الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شاء لغا وطن شعبان شكرا تا دبو دات داري حدد عشرين دبيو wanda yayi daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2001. A yau Lahadi insha Allah zamu Malam Muhammad Awwal zai yi mana bayani insha Allah akan dabarun sulhu ko amfani da kuma dabarun yin sulhu a rayuwar aure. Wannan darasi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya kamata da ma a ce maza su ma za su ji, amma da ko da yake insha Allah za su ji, saboda wani lokacin ba dama ne ke da kaikayi ba hagu ne, wani lokacin kuma hagun ke da kaikayi ba dama ba, wani lokacin kuma daman da hagun gaba ɗaya suke da kaikayi, wanda ke bukatar sai an sa ko dai karara idan ya zama mai tsanani, ko kuma sabulu a wanke idan ya zama to yana naso. Saboda haka muna fata Ubangiji Maɗaukaki ya yi wa Malam jagoranci wajen gabatar da wannan bayani, kuma Ubangiji Mahalicci ya lamince mana fahimta da kuma aiki da abin da muka ji. Mahalicci muke roƙo, mabuwayi muke roƙo, Maɗaukaki muke neman taimakonsa tun daga farawan wannan bayani har zuwa ƙarshensa, ya zama tare da mu kuma ya shirye da mu hanyarsa madaidaiciya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu da sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah ne ko manzon Allah. Ina isar da godiya ta zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, sannan kuma ina godiya zuwa ga mutanen Center for Islamic Legal Studies, tun daga shugaban wannan cibiya har zuwa ga ainihin lecturori ala haddin sawa da sauran ma'aikata. Sannan godiya ta musamman zuwa ga Malam Abdul Karim Suleiman, ga shi a zaune wanda shi ne sanadin alkhairin haɗa wannan haɗuwa ta mu anan domin gabatar da nasihohi ga 'yan uwa mata, wanda muke fatar waɗannan nasihohin insha Allah za su kai ga 'yan uwanmu mazaje. Gaskiya saboda Allah na yi matuƙar farin ciki da Allah ya sa aka karɓi dama, aka karɓi hamzari na a wancan lokaci da aka gayyaci laccen nan.
domin nayi kukan cewa a lokacin ina da uzurin zazzabi kuma aka amsa mini, to na dan zo a daddafa ne dan kar in karya gwiwar wadanda suka zo. Na gode Allah akan haka da aka karɓi hanzari na, kuma ina ma da a ce dukkan masu gayyatar mu wa'azozi ko karantarwa ko lakcoci ko muhadara ko makamantan haka, in mun samu kanmu a halin larura muka gaya musu, ina ma da za su rinka mana kyakkyawar fahimta irin wannan da mun ji daɗi, saboda mutane mu ne, muna iya gazawa, inda kuma gazawar na daga cikin siffar ainihin ɗan adam. Wato wannan matsala da aka ɗauka za a yi bayani a kai matsala ce mai matuƙar muhimmanci. Waɗanne dabaru za a bi a sulhunta miji da mata yayin da aka samu rikici? To abinda nake fata gaskiya, saboda Allah a natsu, domin waɗannan shawarwarin da ake neman a samu a yau shawarwari ne waɗanda ni da makamantana mun yi kaɗan akan mu ba da su, sai dai mu bar wa Allah fage da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manya-manyan sahabban shi da bayin Allah daga cikin tabi'ai mazansu da matayensu da malaman musulunci tun daga manyan malaman hadisi da manyan malaman fiqhu da tafsiri da makamantansu. Mu namu kaɗai, sai dai mu ba ku labarin abubuwan da suka faɗi, muna masu nuni zuwa ga inda suka faɗi wannan magana na soshin Al-Qur'ani ko sunna ingantacciya ko kuma fatawoyi na ainihin malamai. To abu ɗaya da zan roƙa daga mata shine natsuwa. Na biyu da zan ƙara roƙo shine ki zan kin zo gurin nan ne don Allah, ba kin zo don ki ji albani ba ko don ki ga albani, ya zama don Allah kika zo. Wannan irin tunanin in ya shige ki zai zama gobe in aka sake gayyata wurin nan, koda ba albani aka gayyato ba za ki zo kenan. Amma in dan albani kika zo, to shikenan, ran da albani ya mutu ke kam kin daina jin wa'azi kenan, to kin bata. Abinda nake roƙo kenan, natsuwa waɗanda suka zo da yara, to don Allah su dan rinka kokarin, an ji yaro zai dan yi tsini ba tsungulin shi zai, ban haka tsungulen shi karawa zai. Nono zaki bashi ko ruwa, ko in kin zo da dan biskit ki bashi, in yi abin duka kake da kai, dan in kika da kai zaki kara mana matsala, dan shi ba ruwan shi da wurin wa'azi ne kara gangarewa zai da kuka. Don haka don Allah a taimaka mana da wannan hadin ka. Rikici tsakanin mata da miji, ko rikici tsakanin ɗa da uba, ko ɗa da uwa, ko aboki da aboki, ko malami da almajiri, ko makwabci da makwabci, ko abokin zama a kasuwa, ko abokin hudda, ko abokin kasuwanci, wannan wani abu ne wanda yake ɗabi'ar ɗan adam. Dole ana tare wata ran za a saba, kamar yadda Bahaushe yace zo mu zauna zo mu saba. To amma ni ina so in fara shimfiɗa dangane da wannan matsalar da ayar da Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin Al-Qur'ani, farkon suratul Nisa. Allah yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya kumu minai, ku ji tsoron Allah. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku daga rai guda daya, annabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah ya halitta mishi matar shi daga jikin shi. Hadisi sahihi cikin sahihu Muslim, annabi yace an halicci Hawwa'u ne daga ainihin haƙarƙarin jikin annabi Adam. Wannan nassi ne da ke raddi akan wasu masu tunanin cewa ai in aka ce an halicci Hawwa'u daga cikin Adam, an ɗauko aƙida ce irin ta Nasara, an ɗauko aƙida Kiristoci. Wannan barna ce, domin nassin Al-Qur'ani ya yi ishara akan wa khalaqa minha zawjaha, Allah ya halitta wa wannan rai Adam kenan matar shi daga jikin shi. To nassin hadisi kuma sai fito da magana karara. To ashe tun daga nan ne mafarin aure, mafarin zumuncin da ke tsakanin ɗa namiji da mace. To amma kuskuren da ke faruwa a yau game da aure shine galibi ana zuwa ana kulla auren ne ba a bisa sunna ba. To shi yasa nake so in ɗan yi mana ƴar shimfiɗa kaɗan akan yaya ya kamata a nemi aure a bisa sunna, yaya ya kamata mace namiji ya neme ta a yadda sunna ta tsara, idan ita ce take son shi yaya ya kamata ta neme shi a bisa yadda sunna ta tsara.
yayin da namiji ya ga wata ya yana so budurwa ko bazawara, asalin abin da yake daidai shine sai magana da iyayenta ko ya magana da waliyanta. Iyayenta ne, mariƙanta ne, yayyanta ne, waɗanda dai take a hannunsu. Wannan magana zai iya yi da su kai tsaye, ba rashin kunya ba ne. Kaga ƴar mutum ka je ka same shi, ranka ya daɗe, ko alhaji ko yallaɓai ko malam wane, yarinyan nan da na gani an ce ƴarka ce wance, ina son kai min izini akan zan neme ta da aure. Shi kuma ya ga da sarari ya ce ya baka izinin ka nema, amma bai lamince maka tabbacin akan in ka nema za ka ainihin wato iya samu ba. Ina ganin tunda an samu ta sai mu koma nefa ko insha Allah. Idan kuka gane wannan, sai yanzu an bashi izini ya nemi yarinya, eh to sai je samu ya zauna da ita sai su tattaunawa ta fahimta. Ta ji tana son shi, ya ga yana son ta, an daidaita, to kawai sai je nemi izinin, to a sa mishi sadaki ya biya a zuwa daura musu aure. Wannan shine tsarin da ya kamata a musulunci. Ba ka ga yarinya a kwararo ka tare ta kai mata magana ba, ƙarshen ta sai ka gama hure mata kunne ubanta yace yayi mata miji. Wannan kuskure ne. Kafin mu daga daga wannan gabar, ta iya yiwa ke ma a matsayinki na budurwa ko a matsayinki na bazawara sai kika ga wani kina so, ba kamata yi ki je kina daukan wasu matakai ta gefe ba, sama shi kai tsaye wana eh na ganka ina son ka. Ba wani jin kunya wallahi. Musulunci ne gashi, hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari da Muslim. Eh kuma ta kun ga da aka faɗi na maza ba ku yi dariya ba, amma da aka faɗi na ku sai kuka yi dariya, kuna ganin kaskanci ne? Ba kaskanci bane. Sahalu, ku saurara, ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Sahalu dan Sa'ad, Allah ya kara mishi yarda, ya ba mu labarin cewa wata mace ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta zo ta tsakiyar sahabbai ta ratso, ta zo ta tsaya kan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta zo ta ce ya manzon Allah, na kawo kaina gare ni, na bada kaina gare ka. Annabi da ya daga tun daga sama har kasa ya duba, don ka'ida kenan, ba wai duk wanda ta zo maka kawai shikenan saboda kai ne wali ko annabi sai ka rufe ido kace eh kana so, a ka duba tukuna ta yi maka, sai da ya dube ta tun daga sama har kasa, wallahu alam ya gabace mishi ne ba, sai ja baki ya shiru. Ita kuma sai ta samu wuri ta zauna, ita kam ta zo. Wani sahabi gashi gwauro ko tuzuru ko wane ne, sai ya ga da rashin kira karan bebe ya bata, sai mi ki ya manzo Allah, an fa kai baka da bukata mu muna so. Manzo Allah ya ce samu sadaki, ya buga ya kada ya raya sadaki bai samu ba, ya je ainihin ya dawo ya ce wallahi bai samu ba. Annabi ya ce ko zo bai na bakin karfe ka fuka samu, ya je ya dawo bai samu ba sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya samu wuri ya zauna, da ya ji an yi shiru kawai sai ya tashi ya juya, da annabi ya hange shi gashi can ya tafi, domin rayuwar ta zama mishi inna minal aja'ibi wal aja'ibu jummatun qurbul habibi wa ma ilayhi wasulu kal 'isi fil bayda'i yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Abin takeici ga mata ta samu daren dakam, annabi ya yadda, ita ma ta yadda, sadaki ya gagara koda na zo ban bakin karfe sai ya tashi ya bar gurin, dan da wanne zai ji? Aka ce abin mamaki, ga raƙumi yana dauke da ruwa a bayan shi amma kishi zai kashe shi, ga mata dai ta samu amma ba sadaki, takeici sai ya sa ya tashi ya tafi. Annabi ya kira shi ya ce me ka haddace na littafin Allah, ya ce ya haddace suratul baqara da ali imran, ma'ana ya haddace ayoyi 486 na alqur'ani mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi 86 na alqur'ani, baqara tana da ayoyi 286, ali imran tana da ayoyi 200 daidai 486. Annabi ya ce ka je na daura maka aure da ita, ka karantar da ita da abin da ke tare da kai na alqur'ani. Kun ga wannan? To ba karamin alheri bane. Aka auren mishi da ita, suka je suka yi zaman aure a bisa yadda sunna ta tsara. Ina daga cikin fa'idojin da zamu diba a cikin wannan hadisin, maganar da ta sa na kawo shi hadisin shine, ya halatta ashe kamar yadda namiji in ya ganki yana so zai bude baki ya ce na ganki ina so, don idan kina cikin takabali aka ce babu laifi wanda ya ganki yana so sai ya dan yi iqrar, ya dan bijirar da magana, kama al-imamu Ja'far as-Sadiq ɗaya daga cikin limamai na musulunci jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ga wata mata yana so tana ta kaba suka gaisa a hanya sai ya ce mata ni jikan manzon Allah ne nan da nan sai ta gane ashe yana neman aurenta ne amma da dabara sai ta ce algafata malan kamar ka ita me nace ce miki ne ni jikan manzo Allah ne ina gaya miki darajar gidanmu ne kawai sai ta ce a gaskiya malan haka bai kamata ba ita la ilaha illallah na ce miki ni jikan manzo Allah kuma zaki juye magana ma'ana irabi ga wadda take ta kaba to ga wadda ba ta kaba take ba ko budurwa ce ashe karara ya halatta ka fito ka ce wance na ganki ina so ba wani matsala da hadisin uwar Anas ummu Sulaimin Abu Talha da ya ganta yana so yana ba ma guje kawai sai ya ce ke kin ga ku ina son ki sai ta ce wallahi ba irin ka ake ki ba sai dai ba aure tsakanin ni da kai kana ba ma guje ina musulma yace a ba ni son tawili kin dai ganni ba ni da kuɗi ne kawai zaki min sharri ni kafiri ne tace wallahi da zaka musulunta ba ni son komai a wurin ka sai musuluncin ka yace a ina zan je in musulunta tace mishi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje karba addinin musulunci aka daura musu aure a bisa musulunci ne sadakinta bata karbi ko kwabo ba to duk waɗannan ina kawo hanyoyin da musulunci ya tsara ne wajen in kaga ya kana so ko kuma in kin ga wani saurayi kina so ba kamata yake je kina ainihin ke wa yake waye wanda yake karshen ta da zai ji magana amurda sai ta bata mishi rai yace bai son ki fito karara wana ina son ka ko kuma je kiki ga babanki baba na ga wana ina so wallahi wannan duk yana daga cikin tabi'un salaf ku je ku karanta littafin al-imamu Abubakar ibn Abi Shayba kitabul musannaf zaki ku ta ganin yadda salafu suka rayuwa suka mai sauki to tunda mun ce mu yanzu salafiya ne muna rayuwa ne irin tasu babu abin da zai hana ba za mu tsaya akan tsarin yadda suka tsaya ko kuma shi dattijo in ya ga saurayi kaza ya dace da ya bashi ya ya kira shi ya ce ya nemi yar shi zai bashi wannan ya faru a cikin hadisin Sayyidina Umar yana da ya Hafsa mijinta ya rasu bayan da ta gama ta kaba sai shi Sayyidina Umar ya samu As-Siddiqul Akbar Abubakar As-Siddiq yace Abubakar ka nemi yata zan baka Hafsa sai Abubakar ya ja baki ya shiru sai Umar ya ji zafin magana ya zan kawo tallan yata kai baka ce i ba kai baka ce a ba abun wulakanci ne to ashe shi Abubakar yana da wani sirri ne da babban abokin shi ya bashi annabi ne ya gaya mishi cewa ya Abubakarin kai abokina ne ga wani sirri zan gaya maka shine idan Hafsa ta gama ta kaba zan aure ta to kai babban aboki da aka amince da kai aka gaya maka cewa za a auri wance in ta gama ta kaba kuma yau sai ubanta yake wayo maka talla kaga da nauyi ka amsa to amma kuma shi ma yana so fa kuma da nauyi yace a'a don haka sai ja baki ya shiru da nufin in ta gama ta kaba annabi ya ga yana so shikenan ni na hakura in ta gama ta kaba annabi ya ga baya so ni sai in shiga ba abin da ya hana ka sa zaka nemi wance sai ka fasa sai abokin ka yazo ya neme ta ba wata damuwa wallahi ba za mu taba zama musulmi ba sai mun cire tunanin al'ada tun daga zuciyar muhabbakin mu har ayyukan mu sai kawai mun tabbaka shari'ar musulunci kai tsaye babu kwana babu wata tangarda ina fata an gane wannan saboda haka da ta gama ta kaba annabi ya Umar magana sai labari ya bayyana ai annabi yana son Hafsa shikenan sai Abubakar sai ya samu Umar yace ka ji sirrin da yasa lokacin da kai mun maganar ƙakka ban baka amsa ba annabi ya ga in ta gama ta kaba zai aure ta naki baka amsa da cewa eh ne dan ka in ci amana shi naki baka amsa da cewa a'a don ta iya yiwa ta gama ta kaba kuma yace ya fasa ni kuma sai in shiga yace don haka na ja baki ban ce eh ba ban ce a'a ba to waɗannan abubuwan kuka je kuka karanta sahihul bukhari cikin babin aure za ku ga babin da ke bayani akan ya halatta mace ta je ta kai kanta ga wani namiji ta ce tana so ba kaskanci bane domin ba dan banza aka ce ba ba mara addini ba mai addini mai tarbiya babin da ke bayani akan mutumin kirki ya ga wani da na gari ya kira shi ya ce kai ka nemi yata kai kuma ka ga ya kana so sai ka ainihin yi bude baki kai magana da kanka wannan ka'ida kenan in aka tashi saka sadaki hadisi ya zo kyakkyawa cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna danganta albarka aure ta danganci saukin sadaki. Dan haka irin wannan sadaki da ake sawa a yanzu wanda ya kece hankali wajibi ne a kauce mishi. Aje a sanya sadaki 50,000, 100,000, sadaki miliyan 1, sadaki miliyan 5, duk ana sa sadaki irin wannan. Al'amarin ya zama yanzu al'amarin alfahari, ba al'amarin addini ba. Bayan ga Sa'id ibn al-Musayyib ya karbi kwandala 2 akan yashi. Kwandala 2 kuma bani jin a cikin taron nan za a samu irin ta. Ba wai kyau ake magana ba, a'a mai yiwa duk kun fita kyau aje. Amma ana maganar addini, tarbiyya, dabi'u na gari, sanin alqur'ani, sanin sunna, sanin larabci, kwarewa game da waƙoƙin larabawa, da waɗannan ne a zamun nan da ake gane ƴar da tafi kowace. Yana da almajiri mai suna Kasir, sai ga kwana biyu Kasiru bai zo makaranta ba, lafiya baka zo makaranta ba, yace akarmakallahu mata ta ce ta mutu. Na shiga cikin damuwa, shi yasa naga ba zan iya zuwa daukan karatu ba. Don haka yau na samu damar zuwa. Sa'idu yace Allah ya sa ka ya aure, yace ina, wa zai ba da yar shiga mai dirhami 2? Dirhamin nan har yanzu in kika dauki dirhami 1 a kasashen Larabawa, har yanzu darajar shi bata wuce darajar kwandala ba, bata ma fa kai ba, nayi muku kiyasi ne kawai. Dirhami bata wuce darajar shi, bai wuce darajar katafa nan da kuke cewa ko fitika din nan ba, yan kananan kudin nan da aka daina kashe su. Yace yanzu ni in nace zan baka ƴata a bisa dirhami 2 zaka karba? Yace kwarai da gaske, yace na baka, sai yace na karba. Shikenan aure ya dau. Sai aka fita waje neman shedu. Jama'a ku sheda na aurawa da Kasir ƴata a bisa sadaki dirhami 2. Dare nayi ya tasa ta gaba. Shi uban ya kai ta gidan miji. Yana zuwa ya kwankwasa kofa. Kasiru yace ina kulle da kofa ta, sai naji ana kwankwasawa. Lafiya wane ne? Sai naji ya ce Sa'idu ne. Sa'idu eh, yace ne tunani dun Madina ban da aboki Sa'idu. Malami na ne mai suna Sa'idu, shi kuma bai kamata ya zo gidana ba, da inda bukata kamata yayi a ce ni ya aika azu. Yace amma sai ne karfin hali na bude kofa. Sai naga malami na ne ya taso ɗan nan da ya daura min aure da ita a dazu. Yace kai ka ji tsoron Allah ga matarka ka rike, kai kuma ki ji tsoron Allah ki bi mijinki. Sai turo ta ya jawo mana kofa. Da auren, da tarewar, da bikin, da sa ranar, da komai a cikin yini daya. Kun gani? To a yanzu sai kai ki ce chabdi jam, gora ce ni? A'a ba gora bace, ke mutun ce, amma darajar ki kenan a bi sunna wajen aurar da ke. Ku kiyaye wannan a saurara. Saboda haka Kasiru yace da naje daki na same ta ta haddace alqur'ani, ta san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisan su kuma ba irin namu ba, tatsuniya hadisai ingantattu daga babanta Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimina, wanda yana ruwaito hadisai daga manya-manyan sahabbai, har ma aka ce Sa'id ibn al-Musayyib ne kawai zai yi irsali a cikin hadisi a karba. In yazo yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, duk da tabi'i ne sai a karba, saboda an san Abu Huraira yake boyewa, don wani lokacin sunan ne mai nauyi saboda ainihin sirkin shi ne. Al-Hafiz al-Iraqi ya faɗi wannan a cikin Alfiya tare da ainihin sharhin ta. Haka nan baban Abdurrahman al-Imam as-Sakhawi, Allah ya gafarta musu. To suna da wata dabi'a a wannan lokaci, in kai bako na jin kunya baka da koruwan sanyi da zaka bashi, sai ka dau tsakuwa sai ka jefa gidan makwabta. Da makwabta sun gani, to sun san ba ɗan iskan anguwa bane, an san cewa ana wanana da wani bako kenan, sai a zo. A'a barka da zuwa, barka da zuwa. To sai a je, sai kuga makwabta ana ta kawo liyafa, ana ta kawo liyafa. Da daddare sai ya jefa dutse dama da hagu gidan makwabta. Nan da nan sai ga makwabta, lafiya kai da tsakar dare kake kiran jama'a, yace wallahi kun ga amarya aka kawo mini, da za ka dauran auren da ita, ni na dau abun ma ko raha ne. Ce iye eh, to nan da nan fa lokacin su babu fitilan lantarki, babu tender, babu fluorescent, ba menene, sai nan da nan aka je aka kunno fitila a cibalba. Nan da nan aka zo aka gyara daki, aka kawo kaza 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 kaza. Uwar shi fa tace ai wannan yayi kawo ta nan kawai. Ta zaunar da yar tsawon kwanaki a dakin ta, tana nuna mata yadda ake zaman aure, sannan sai ta dawo da danta yar. Waɗannan abubuwa daga su za mu fahimci ashe aure a zamun nan da zamun nan sahabbai da tabi'ai abu ne mai sauki ko daurin aure aka zo yi da ni da kai a zaure sai in daura wa yata aure kawai sai dai a kira ainihin abokai da sauransu to ba laifi bane yanzu da ake gayyata jama'a amma laifin shine in alfahari ya shigo kwatankwacin yadda yazo a yanzu sai an buga kati kaza in gaje ka buga mata kati gashi nan wani flexible sai ku yi ta bala'i da ita wai dan me za a buga mata kati irin wannan sharashara ba za a buga mata goldish ba mai kyalkyali yana kyallin gol yana kyal asa ayoyi asa carbi asa abubuwa duk wannan yaudara ce ba wannan ne addini wannan shine tsari to wajen kai ya dakin miji hanya uku ce shari'a ta kawo kun ji na fara fadan kadan daga ciki hanya ta farko ko dai kai ubaka ta sa'arka a gaba in kana da baburka goya ta a baya duk matan anguwa da kakanni da gogowanci da inna duk su zauna ka dora yarka a baburka kai ta gidan miji ya halatta haka ga Sa'id ibn al-Musayyib yayi ko kuma a samu wasu mata masu mutunci guda biyu guda uku dattawa masu hankali sai a sa su sai su kai ta haka mata guda biyu ne suka ta sa Aisha suka kai ta gidan miji da suka kai ta ɗakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zaunar da ita suka cewa Annabi to ga amaryarka mun kawo maka to alhamdulillah Annabi ya tattali nonon shi mai sanyi ya fito da nono ya ainihin mika ya sha sai ya mika wa amaryar shi ta sha sai ta ji kunya waɗannan mata da ta suka daka mata tsawa ke ki karba daga hannun manzon Allah mana zaki ban manzon Allah da kaya kaza 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 kina da kunya ku ƴan nan kaza kaza irin fada naku na manya ta karba sai ta dan sha kadan saboda kunya amarci sai Annabi ya ce to mi kawa kawa naki da suka kawo ki mana ta mika musu a wallahi mun koshi ya manzon Allah a wallahi manzon Allah ya ce a kami haka da ku kusha sai suka sha nan da nan suka daddake manzon Allah ya ce to da za ku hada ƙarya da yunwa ga ƙarya ga yunwa kuna so ku ce wallahi a mun koshi Annabi ya musu nasiha akan haka wannan abin da sunna ta nuna na biyu kenan a samu mata masu mutunci ba a samu mata su cika gari su cika hanya da hijab su jago su lo wai za su tafi kai tsaki kai amarya suna iho a hanya bayan a cikin hadisi Annabi yana cewa bai halatta ga mace ta bi tsakiyar hanya ba sai dai gefen hanya ko da tafiya zaki wani wuri gefen hanya Annabi ya ce mata za ku bi haramun ne mace tana tafiya tsakiyar hanya amma sai ka ga mata dubu za a je kai amarya ana karki yadda karki yadda juyin waina an yi miki juyin wa la ilaha illallah wallahi duk wannan dabi'ar maguzawa ce ba addini bane ku bari wallahi saboda haka mata su san wannan bayan wannan ya halatta kai ango da kanka ka zo ka danki amaryarka ka kai abaka ana gama daura maka aure da ita jama'a suka watse sai ka ce to baba a fito da ita dinyar makahu ta nuna a hannun shi ba kai laifi ba ka tasa abaka a gaba kaje ka kaita waɗannan hanyoyin uku shari'ar musulunci ta amince babu laifi ango ya dau amaryar shi da kanshi ya kaita ko kuma wasu masu mutunci dattawa ko shi uban ko kanin uban ya tasa ta gaba ya kaita Allah ya taimake mu idan miji ya shigo ranar ainihin da zai tare da amaryar shi abinda sunna tace shine in ya shigo yayi sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in ka tashi shiga gidanka kai sallama sallama za ta zama albarka gare ka da kai da iyalanka karka shigo gida sakakam 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 ajai baka kai sallama baka ce ai mala'iku sun ji abin da nake saboda girman kai wasu mazan ba za su iya sallama ba a'a in ke kuma akai sallama ki amsa in yace assalamu alaikum sai ki ce wa alaikum assalam kada ke kuma ai sallama ki zauna kamar saniya jim haka baki amsa ba ai assalamu alaikum sai wa alaikum assalam wa rahmatullah Aisha ta kasance in Annabi ya shigo gida har tafiya take tana tarbo shi kin taba tarbo mijinki saboda gida dan ci wa ba zaki iya ba wai ke kina jin kunya Aisha Annabi ya dawo yakin Tabuka tana jiyo muryar shi daga waje sai ta taso daga daki sai ta fito yana shigowa gida sai ta tawo za ta tarbe shi maraba barka da zuwa Allah ya baka nasara kaza kaza tana yaban shi to shi kuma ashe ya tsinkaye wani kuskure da Aisha tai ta je ta saka labule da hotuna a jiki sai Annabi ya ture ta gefe guda ya je kama labulan ya tsinkaye ya ga da ke ce sai ki ce ka gan shi bai san abin arziki ba kaza kaza sai ta ce ya manzon Allah na tuba na bi Allah na bi manzon Allah wannan laifi nayi kun ga matan na tuba aka ce ba ta rasa mijin aure amma ke kin rasa me yasa saboda baki taba cewa kin tuba ba saboda haka Aisha da tace ta tuba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan hotuna baki san masu zana su ranar kiyama za a tursa sa musu cewa su hura musu rai ba ba za su iya ba. Aisha tace sai ta tsatsaga wannan labule sai ta maida shi matashin kai, hoton ya karere yake nan, don haka tace sai ta ga Annabi yana kashin gida akai sallallahu alaihi wasallam. Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan, ku karanta littafin Adabu Zifaf fi Sunnatil Mutahhara. To da wannan sai malamai suka ce abinda aka so kenan, mai gida ya shigo gidan shi sai yayi sallama saboda nasoshi na Alqur'ani da suka ainihin tabbatar da haka. In yayi sallama ya shigo ɗakin amaryar shi, idan ba haila take ba, ma'ana ba al'ada take ba, don ya halatta koda mace na al'ada a daura mata aure, kusan wannan ko tana al'ada ta balaga tana al'ada tana cikin haila sai zama yau Asabar ko yau Lahadi za a daura mata aure babu laifi, to sai aka daura aure sai aka kaita sai zan tana haila, to shikenan. A'a sai zan bata haila, to za su tashi za su yi salatu zaujaini, ya wuce gaba ta tsaya bayan shi yayi musulmanci, sallah za a yi raka'a biyu, duk abin da ya karanta a sallan nan ya halatta matuƙa abu ne na Alqur'ani. Idan yayi waɗannan salloli raka'a biyu ta bishi, in ya idar da sallar sai ya juyo sai ya dafa kanta, to kun ga shi yasa ake so ka auri mai addini. Ku kiyaye da kyau ƴan mata da zawarawa da iyayen ƴaƴa, a koya musu sai ya juyo sai ya dafa kanki, to kun ga in ta san addini dama ta san waɗannan abubuwan. Amma in jahila ce direban tire ƴar talla yana juyowa zai dafa kanta sai ta kauce sai ta ce zai mata magani, kun ga matsala ta faru. Don haka sai dafa kanta sai mata addu'a bismillahi Allahumma inni as'aluka min barakatiha, Allah ina roƙonka albarkar wannan mace. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Allah ka hada ni da alherin wannan mace da alherin da take dauke da shi. Allah ka raba ni da sharrin wannan mace, ka raba ni da sharrin da take dauke da shi, shikenan. Wasu malamai da suka kai matuƙa wajen bincike akan ilimin asiri da sauransu suka ce koda an yi wa matan nan asiri, me wa ka kasa wani saurayi ya ji haushi, in Allah ya so in kai mata wannan abu ranar shigowar ka fari ɗakinta da ikon Allah nan take asirin nan zai kare. Kun ga akwai muhimmanci game da wannan, saboda haka in yi wannan sai kuma ya juyo sai ya yi wasiyoyi. To waɗannan wasiyoyi ne nake so zan yi amfani da su duk gaba ɗaya, a kansu ne zan gina wannan ainihin laccata wata yau. Duk waɗancan bayanai da ne a ɗazu a matsayin shimfiɗa suke. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani cewa ya a cikin suratul nisa'i aya ta 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. In kuna ainihin wato jin tsoron sabani rikici yayi tsanani tsakanin miji da mace, yanzu ana magana da iyaye, iyayenta da iyayen shi ko wakilan shi da waliyanta ko dattawan gari ko sarakuna ko limamai ko malamai, Allah yace wa in khiftum shiqaqa bainihima, in kuna ganin rikici yayi tsanani a tsakanin wance da wane, to kafin a kai ga saki fab'athu hakaman min ahlihi, a samu wani mutum mai hukunci, wani mai ilimi, mai hankali, mai basira daga cikin dangin mijin, wa hakaman min ahliha, a samu kuma wani ƙwararre wanda yake da ilimi ya san yadda ake zamantakewar rayuwa daga cikin danginta, sai a tura su sai su je su sulhu. In yurida islahan, Allah ya ce matuƙar matar da mijin suna nufin gyara tsakaninki da Allah kika kai ƙaran mijinki wurin iyayenshi ko wurin iyayenki, ko tsakaninka da Allah ka kai ta ƙara wurin iyayenta ko iyayenka, in dai tsakani da Allah suke ko kuma su masu sulhu matuƙar tsakaninsu da Allah suke, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah zai datar da su yadda za su iya sulhu tsakanin waɗannan mutane guda biyu. A zamanin Umar rikici ya faru tsakanin wani miji da wata mata, aka rasa yadda za a yi sulhu. Umar ya ce ga abin da Allah ya ce jama'a, a je a nemo wani cikin danginta, a nemo wani cikin dangin shi. Umar ya tura su yace ku je ku yi sulhun wani da wancan, suka tafi suka je suna sulhu. Akai juyun duniya sulhu ya kiwa, suka dawo ranka ya dade sulhu bai yiwu ba. Umar yace a'a, Allah ya ce in yurida islaha, matukar masu tafiya sulhun nan in dai sun tafi da nufin sulhu dan Allah, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah zai ba su dacewa. Ku jara niyya ku ku koma. Suka je suka jara niyya su suna koma, sai suka da suka ce ranka ya dade ya an sulhunta. To abin da yake faruwa, so da dama wani namijin idan ya sha kwayar maza, juyin duniya za a yace ya rantse da wallahi tallahi ya rantse da kaza, shi ba zai saurara ba, ya riga ya dauko kanshi shawara. Wata matar in ta sha kwaya irin ta mata, ba yadda za a yi da ita, ita ma sai ta ce wallahi ba za a sulhuntu ba. Amma ki sani, Turawa suka ce the devil you know is better than the devil you did not know. Shedanin da ka sani ya fi shedanin da baka sani ba. Mijinki da kuka saba da shi din nan ya fi miki wani sabon mijin da zaki je shi kuma baki san irin nashi burdaddan halin ba. Don haka in kika rantse kaza kaza, ke ba zaki yadda ayi sulhu ba, ke ba zaki kaza ba, sai kika ga ayi sulhun nan ya fi alkhairi, to ki yadda ayi sulhu din. Ina fata an gane wannan. So da haka mata ku san wannan kuma ku fahimci wannan. To a ƙarƙashin wannan aya nake so, kamar yadda na ce, zan yi amfani da wannan damar insha Allah ta'ala in kawo mana wasiyoyin da mata za su kula da su, waɗanda waɗannan wasiyoyi wasu iyaye ne suka yi wa 'ya'yansu, wasu kuma mata ne suka yi wa mazajensu, wasu kuma mazaje ne suka yi wa matansu, wasu kuma iyaye mata ne za ta aurar da 'yarta ta zauna taiwa yadda irin waɗannan wasiyoyin. To daga ciki za mu ji wai me yake kawo ma sabani tsakanin miji da mata, bayan tun farko dai shari'ar musulunci ta ce wa shi namiji tazawwajul wadudal walud. Annabi a cikin hadisi yace in za ku auri mace, ku auri matar da ta zama alwadud, wadda take son ku, kar ka je ka auri wadda ba ta son ka. Ana bala'i ana cewa aba bari za a ja mata yatsun kafa sa ba, in ba daya za ta so shi, ai aba wance ba komai, komai zai daidai, zan kai ki umara, zan baki jali, ba ta son ka, ka hakura. Haka ce ma mutumin da baya son ki, ki hakura. Annabi ya hana ka auri wadda ba ta son ka, domin ya ce tazawwajul wadudal waluda, in za ku yi aure ku dubi wadda take son ku, sannan ku dubi wadda take haihuwa. Malamai suka ce to abu ne mai sauki ka gane matar da take son ka, dan dai ba jaki ne kai ba, kana zuwa kai fara'a aka canza maka fuska zaka gane inda aka dosa. To in har ka gane tana son ka, to ya zaka ka iya gane tana haihuwa? Aka ce wannan kuma yana da wahala. Amma sai malamai kamar yadda malam San'an ya ka cikin Sublus Salam sharhin Bulughul Maram ya ce ai abu ne mai sauki, ai ita haihuwa dabi'a ce, jini take bi. A dubi uwar wannan matar taka, dubi ita uwar yarinyar da zaka aura, tana haihuwa, to matukar tana yawan haihuwa, to yar ma za ta gaje ta, domin mata suna gajan uwayensu mata wajen haihuwa da jinin haila. So da haka in mahaifiyarki tana yawan haihuwa ta gwaye, da wahala cikin ku 'ya'yanta sai ba a samu wadda za ta gaje ta ba, sai an samu wata tana ita ma haihuwa ta gwaye. In wata na yawan bari, sai a ga an samu cikin 'ya'yanta ita ma tana yawan bari. Da ashe za ka iya gane matar da take haihuwa ta hanyar, sai ka dubi uwarta tana yawan haihuwa, to ana fatar ita ma insha Allah. Wannan kadan daga cikin hanyoyin da za a iya ganewa ke. Hadisi ne sahihi, wannan al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi. To wannan wasiya kamar yadda nace daga cikin su ne za mu ji me yake kawo fada tsakanin miji da mata, me yake kawo fadan ya kai ga har sai an bi waccan shawarar da Allah ya kawo ta can baya kafin wannan, wanda Allah yake cewa in ka samu rashin fahimta kai da matarka, kai mata wa'azi, kai mata nasiha, in taki sai me, sai ka kaurace mata. Kauracewar sai Annabi yace kauracewa a cikin daki. Idan matarka ta yi maka laifin da baka kaurace a tsakar gida, ai ta faran 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 faran, duk jama'a gida su sheda lafiya kuke zaune, kana shiga daki sai ka daura fuska. In da ce baka bada kudin cefa ne ba, sai kai banza da ita. In ka tashi fita sai ka aje kudin cefa na a bakin kofa sai kai gaba. Amma da an fito tsakar gida, wance lafiya 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 lafiya, amma kuna shiga daki sai kai dimu, wannan yafi ban haushi. saboda in ta fito kiran ta ce wallahi baya magana da ni sai ya ce ƙarya kike munafika Allah yanzu ya gama janki da wasa ba wanda zai dato wannan yafi azaba mun fahimci hikimar da annabi ya sa yace in za a kaurace din a daki za a kaurace mata banda waje sannan aka ce in an kaurace mata bata canza halinta ba to sai duka to dukan nan ba dukan kawuka ba dukan horo ko kuma firgitawa ka zaro wata dorina mai baki uku ta sha mai ka bita da gudu kuruma ka harba dorinan nan ta sha kanta ta ketare da kyar sai ta ce tafi janyo Allah ya kwace ni sai ka je ka same ta tana bada labari firgitawa bai kai ga dukan ba amma yafi dukan zafi wannan to waɗannan shawarwarin ya kamata mata su tsaya su nazari menene ke kawo rashin fahimta tsakanin ni da mijina ya kamata maza su tsaya su nazari me ke kawo rashin fahimta tsakanin ni da matata ashe zan karanto mana kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka rubuta a cikin wannan littafi fiqhus sunna a mujalladi na biyu daga shafi na 367 zuwa shafi na 369 inda yake wasayar zauja ga wasiyoyi ga mata to mata ku yi mana hakuri kuna kuka da mu cewa duk sanda muka zo wa'azi ba ma raga muku ba mazan ma haka muke musu su ma kuma sai ce goyen bayan ku muke ba ma raga haka ake wa'azi yanzu ku muka tasa a gaba to ku za mu dira kanku ran da muka tasa mazan a gaba kuma akan su za mu dira malam yace qala anasun istihbabu wasiyati zauja an so a rinka wa mace wasiya a rinka kwabatta ane mata wa'azi tun daga ran da za a aurar da ita har zuwa zamanta da miji malam yace qala anasun kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idza zaffa imra'atan ala zawjiha a zamanin annabi sahabbai sun kasance in aka daura wa mutum aure da budurwa ko da bazawara aka kai mishi matar shi ya amuruna ha bi khidmati zawj sai su rinka umarnin ta to ke zaki rinka wa mijinki hidima girki ne sharar gida ne wanki ne wanke wanken gida ne da sauran kyautatawa waɗannan ana nufin kyautatawa da za ta rinka wajen yi wa miji hidima wa ri'ayati haqqihi da kuma kula da haƙoƙin shi gaskiya haƙoƙin miji da ke kan mata suna da yawa haƙoƙin mata da ke kan miji suna da yawa yana daga cikin haƙoƙin shi shi ya karantar da ita addini in ba zai iya ba ya sa wani ya karantar da ita wani nan da zai karantar da ita ya zama ainihin wato ba wanda za su keɓe ba Allahumma sai in wanda yake muharraminta ɗanta wanta ƙaninta ko makamantan haka sannan yana daga cikin haƙoƙinta a kan shi dole ya ciyar da ita gurgudan abin da yake ci ya shayar da ita gurgudan abin da yake sha ya tufatar da ita gurgudan abin da yake tufatuwa da shi sannan ya kare mata mutuncinta wajen zama da kuma duk wanda zai keta mata mutuncinta bayan wannan sai haƙoƙi kaɗan daga cikin haƙoƙin miji wanda suke kan mace shine wajibi ne mace ta kare wa mijinta haƙƙin shi na daga cikin kare haƙoƙin nan nashi duk abin da yace mata baya so to ta bar wannan abu sai in ya ƙetare littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi yace kar ta sake ta shigo da wani gidan shi sai da izinin shi ma'ana kina da wa ko kani ko dan uwa ko kawa ko ƴan uwa za su zo gidanki a yau sai ki gaya mai gidanki mai gida yau su wance sun ce za su zo gurina in yace a'a ki ce su yi hakuri sai rana kaza kar ki ce ai bai kauna ƴan uwanki ta yiwa kuna zauna a ɗakin nan ran nan ba aiki yau Lahadi ko abin nan Asabar ko wata rana ce da zai zauna a gidan zai huta sai kika je kika gayyato yayyanki suka zo to sai fita masallaci ko fita kofar gida yana hamma kin ga sai ki nemi izinin shi yau zan yi baki a gidan nan ko ka yadda in ya ce to babu laifi su zo ko kuma a ki bari sai rana kaza sai ki ce to shikenan ina fatan ku fahimci wannan sannan yana daga cikin haƙoƙin shi a kanta duk sanda ya neme ta matuƙar ba cikin al'ada take ba to za ta amince da shi domin ya zo cikin hadisi annabi ya ce ko da akan raƙumi miji da mata suke tafiya in ya neme ta lallai ta saurare shi to akan raƙumi shi ya san yadda za a yi kuna tafiya akan babur sai yace wance yana da bukata kaza sai ki ce to haka ake so obey before complain kafin ki ce kash ki fara cewa to in ya san shi ya san yadda za a yi amma kai haba da Allah ba ka ganin kaza kaza ba ka ko da rana tsaka yazo ne me ki sake haba da Allah ba ka ganin su goggo a gida DR a su goggo ba su suka hada ku ba wannan yana daga abinda mata suke cutar da kansu ke mata shi sai neme ki da rana sai kiki sai je nemo ta yar iska da rana sai ta amince bakin taimaka mishi wajen yaji ya bata ba kenan don haka duk sanda ya bukace ki ki amince amma waɗannan hadisi da suke karanta muku wai manzon Allah ya zauna da Sayyidina Ali yayi mishi wasiya yace ya Aliyu kaka sadu da mace da rana za a haifi da mara kunya ya Aliyu kaka sadu da yaushe manzon Allah zai zauna yana wannan karatun ɗan Daudu ne ai wannan ba mutunci a cikin jama'a ku san waɗannan abubuwan kuma ku yi kokarin gyara akan su sannan kuma ki ji maganar shi duk da ya faɗa miki matukar maganar nan bata saba littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane wannan to a ƙarƙashin wannan malam yace wasiyatul abi ibnatahu inda zawaj zamu ji kadan daga wasiyoyin da aka samu ubanni sune wa ƴaƴayen su yayin da zasu aurar da su wa ausa abdullah ibn ja'far ibn abi talib ibnatahu faqala mata ku karkada kunnan ku da kyau ku ji mun ji wata magana da dattawa suke cewa a da wai in baka da uba ku dan rage abun wanda zai maka fada in ka ji wani yane wa dan shi fada sai ka zo ka tsuguna sai ka amfana me yi wake baki samu wannan gatan irin wasiyar ba ko mahaifinki ya rasu san da za a aurar da ki mai wakokin samu kanki a rashin galihun da za a yi miki wannan wasiya ko dan ba a sani ba ko dan al'adar gargajiya da ta rufe kanmu wani mutum yana jin kunya ya zaunar da ishi ya nema mata wasiya to saurara ki ji aka ce ga wani malami daga cikin malaman tabi'ai mai suna Abdullahi daga cikin malaman sahabbai mai suna Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib wani sahabi ne wanda manzon Allah ya sa mishi albarka tun yana karami kuma dai yake ga manzon Allah domin dan dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan gidan uwan Sayyidina Ali dan Abi Talib wanda Asma'u ta haifa Asma'u matar ainihin wato Ja'far Asma'u binti Umayse haka ce lokacin da yazo aurar da ya shiga abin da yace mata faqala yace iyyaki wal ghirati yace inne miki gargadi game da kishi inne miki gargadi game da kishi fa innaha miftahu talaqi saboda kishi shine mabudin saki da mijinki ya zo ya fara neman aure sai ki ta da balbalin bala'i sai ya ce ke tsaya ke fa ba uwata bace sai in sake ki kin ga mabudin saki ya zo me ya ja miki shine kishi da kin ga ya siyo wani sabon akwati madadin ki kwantar da hankalinki ki san cewa in ma akwatin yake tarawa zai nemi aure sai me kafin ya auro wannan ke ya fara aure amma shikenan zuwa kikai zaki wuce sai ki hankada akwatin da kafa me ya zafi me akwati ya miki bai san abin da kike don haka yace a hirki daina yin kishi kar ki sake ki kishi domin kishi shine mabudin saki mata ku kiyaye wannan wasiya kishi shine mabudin saki so da dama mutum zai je aure bayan kwana biyu sai saki uwar gidan shi sai aje ana cewa kun ga namiji da cin amana daga yin aure har ya saki tsohuwar ke ma haka zai miki wallahi galibi ba haka bane uwar gidan ce take tayar da bala'in kishi shi kuma sai ga ba zai iya ba yana sakinta sai a ce ya sake ta dan yayi amarya ne nan kuma ita ta kori kanta da zaki natsu ba wai amarya ba kun ga riga wannan idan mutum yana da riga ta miliyan 1 randa ya kai wa tela dinkin ta naira 500 sai ku ga hankalin shi ya tashi yana ta zurga zurga wai ai ya ba da dinki wai saboda sabuwa ce balle sabuwar budurwa ba zaki barshi ya dan yi kyalekyale ba kwana nawa ne inda zaki gane in kika sa musu ido tana yin ciki zaki ga ya dawo wurinki to amma ke sai ki saka kishi a ranki wannan kishi da zaki saka ki maraitar da ƴaƴanki su zama marayu a gidan ki je ki wulakantar da kanki ki je gidanku a baki wani ɗakin tantabaru ko ɗakin kannanki suna government day ko suna WTC nan zaki je ki zauna cikin su duk yan samirinki asiyar kullun ana tibinki an lalata komai kin wulakanta kanki me ya ja miki kishi wallahi mata da za ku tsaya ku yi nazari akan waɗannan abubuwan wallahi zama da ɗa namiji abu ne mai sauki namiji ina son siffanta muku shi kaman mahaukaci ne ban ce namiji mahaukaci ba nace kamar mahaukaci nace me nake nufi da wannan maganar mahaukaci da zai zo ya tsaya wurin nan yana zage-zagen shi in ka sa mai ido sai kyalkyale da dariya sai ya gaba shikenan gobe in ya ganka ba ma zai tsaya ba amma mahaukaci ya zo ya zage-zage ka dau bulala in ya gudu gobe ya zo sai ya tsaya kuma wallahi ya samu wanda ya rena a lokacin da ya ga budurwa yana so din nan in ya zo ya gaya miki kai na ga wata zugegiyar yarinya a dogon layi kai sai ke ce Allah ya sa alheri Allah ya sa to da mu je mu gaida iyayenta mana wallahi gobe ba zai zo miki da labarin ba ba zai zo da labarin ba amma da ya ga cewa kin yi fushi to sai me ina ruwa na da ita gobe ma sai kiga ya zo yana miƙa ya ce wallahi na da daga wurin taɗi ne wallahi ko ta ma ce tana kin ga matararan nan ta ce a kawo miki sai ta miki yadda zai fusata ki kisa mata kun ji wannan magana tana daga cikin wasayar salafiya wasiyoyin da muka samo daga malaman farko gashi yace iyyaki wal ghira fa innaha miftahu talaqi yace yata ahir gidan miji za a kai ta yace karki sake banda kishi yace kishi mabudin saki sannan sai yace wa iyyaki wa kasratil atibi fa innahu yurisul baghda inne miki gargadi ki daina yawan mita yawan surutu yawan zargi mijinki ya danyi miki laifi ya baki hakuri kin hakura gobe sai dan sake wani abu to ai da ma jiya nan ma kai mini kaza mita ki ta mita yace ki daina mita Allah ya sa kun san wannan Hausar nacin magana kike hakuri ki ta maimaitawa ki ta naci yace wannan yana sababar da gaba kuma bari ku ji wani sirri gabar miji da mata ta fi karfin gabar aboki da aboki idan kuka bata da abokinka gaba ta kai har kun yi dambe an kai ku police station daga bayan kuka shirya za a manta da wannan abu amma miji da mata in gaba ta shiga bata kankaruwa ku san wannan domin kullun suna tare da ya ganta sai tuna sai jiran shi ya baci duk abin da za ta yi ba zai burge shi ba don haka ki daina mita na sababar da kiyayya mijinki ya keke to sannan sai yaya za a yi sai ce wa alayki bil kuhli ki rinka sanya tozali fa innahu azyanu zina domin tozali shine ado mafi kyau wallahi duk wani abu da mata ke sa wa fuskar su ko ido wallahi babu kamar tozali aka sa sai ki ga fuska ta yi rambadadau mala saboda haka tozali ki yi wanka ki yi gayu ki kawo tozali ki sa a idanki ba irin wannan tozali da suka kawo muku ba tozali ki kawo toka ki sa a idanki tozali bakin tozali ki kawo bakin tozali ki sa sai ki ga idanki ya fito yayi ras mala to gashi dai haka wani mawaki yace ai buntayya innar rijala lahum ilayki wasilatun mawaki ne a jahiliya yake wa ishi wasiya yace yake yata na ga samari kina da farin jini wannan yazo da mota ya fake wannan yazo ya makale lungu wannan yazo kaza yace fataka hali wata khaddabi yace ki rinka sa tozali ki rinka yin kunshi waɗannan abubuwan guda biyu wallahi su ne asalin ado amma mata ba su damuwa da su yanzu kunshi ki je ki samu mai gida zaki mai manna zaki mai gado zaki duk wanda zaki a je a miki wallahi daidai ne waye yace ba kyau kunshi waye yace ba kyau same dais waye yace ba kyau to waye yace ba kyau shi dais din da ake sawa najasa ce ba ni ga sabace za ku yin ado da abunku abinda aka hana kiki yi adon ki fito waje ana ganin ki amma kin yi adon ki kin nuna mai gidanki daidai ne ku saurara mu ci gaba yace wa athyabu tibi
alma'u, sannan turare mafi kanshi, don Allah ku saurara, yace ruwa, ki rinka amfani da ruwa. Kar ya zan kina girki, mijinki yana zaune tsakar gida yana kallon ki, kina girki sai ga kin shafo majina haka, sai ga kin share haka, ayya wallahi kin tashi aiki, kin tashi aiki. Ruwa zaki samu in majinan kika ji tafi bayi ko tafi wani wuri ki fice ki samu ruwa ki wanke jikinki fes, kake sake mijinki ya taba ganin wani abin kyama game da ke. Amma sai a gaban shi fa sai kiyo kaki ho horat haka ha ya ya kamata ku gane wannan. Don haka mata a rinka amfani da ruwa ana tsafta. Sannan sai ya ce wasiyatu zauji zaujatahu, miji kuma waɗanne irin wasiyoyi ne aka samo malaman farko su ne wa matayensu. Wa qala Abu Darda limra'atihi, Abu Darda ya ce wa matashi, idza ra'aitini ghadabti ghadabtu faraddini, to mata ku tsaya ku ji. Wani miji ne ya zauna da matashi ya ce ki tsaya ki ji ga yadda zamu tsara rayuwa, duk sanda kika ga nayi fushi to ki yi kokarin yadda zaki yardar da ni. To wannan ba zai yiwu ba sai kin yi nazarin mijinki, menene ke sa shi fushi tukuna. In kika gane abin da ke sa shi fushi to kin gane cutar, to sai ki gano maganin, to ta wace hanya zaki bi ki faranta mishi rai. Idan yayi fushi so yake a zo ana dan shafa shi kamar yaro haka, to zo ki zo kina dan shafa shi din. A in yayi fushi so yake a zo ana mishi wata ƴar waka ne, to ki iya waka ki zo ki zauna gaban shi ki ne mishi waka, ba laifi bane. Ba kira muka ce ba mun ce da ko mandiri ko da ko kalango ba, ki zo ki ne mishi waka. A in yayi fushi so yake jikin zauna kina rera kira'a, ko kuwa so yake in yayi fushi kowa ya tafi ya bashi wuri, to ki ja ki bashi wuri, yara duk ki ture su kowa a bashi guri, ki bi hanyar da zaki ki yardar da shi. Sai ce wa izara aituki ghadba raddaituki, nima in na ganki kin yi fushi zan yi kokarin yadda zan faranta miki rai. So take in tayi fushi ta ganka ka zaro wata sabuwa a tamfa, ka daga ka ce kin gani amarya, kin gani eh, sai ta kyalkyale da dariya sai ka wurgo mata ya ce ai shikenan khalas mun fahimci wannan da kyau ko yawa. Wa illa sai ce idan ba mu fahimci haka tsakanin mu ba, lam nastahab, wallahi zaman mu ba zai ci gaba ba. Inda yake baki fahimci ina yi fushi ki kokarin faranta min rai, ni ina yi fushi in yi kokari ki yi kokarin faranta min ba, zama ba zai dore tsakanin mu ba. Wa qala ahadu al-azwaj li zawjatihi, wani miji kuwa waka yi rera wa matar shi, kun ji abin da nake faɗi na, waka yake wa matar yana ce mata khuzil afwa minni tastadimi mawaddati wa la tantiki fi sawrati hina aghdabu wa la tankirini naqraki diff marratan fa innaki la tadrina kayfa al-mughayyab wa la tukthiri ash-shakwa fatadhhabu bil quwa wa ya'baki qalbi wal qulubu tuqallabu فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب. Wannan wakar kawai ina ga ko ita muka zo muka fasara muka bayani a wurin nasihan nan, wallahi ta isa. Ga abinda mijin yace khuzil afwa minni, yace wa matar shi ke madam ranki ya dade, ki rinka yin afwa, ki rinka yafe min ina yi laifi, ki rinka kauda kai, tastadimi mawaddati, soyayya da nake miki za ta wanzu, matukar ne laifi kina kauda kai game da laifin. Alamar kauda kai akan laifi shine ran da duk ya sake miki wani ba za ki tuno na baya ba, amma yau yayi miki yace to ki hakuri, a to ba komai ba komai ba komai, an rungumi juna, an yi tsalle, an yi tafi, an wuce. Sai kuma gobe ya sake yi, sai kika ce jiya fa kai mini fa, to jiya baki yafe ba kenan. Saboda haka sai yace wala tantiki fi saurati hina aghdabu, mata kun ji, yace karki magana a lokacin da ne fushi, lokacin da ke ga mijinki yayi fushi to karki magana a lokacin, ja bakin ki ki shiru. Akwai mai gidan da hakuri ma bai so a bashi, in yayi fushi aka ce mai gida ka yi hakuri, sai ya ce to dama an yi min ne dan a bani hakuri ko, dan a bani hakuri ko. Wani kuma mai gidan in ya zo yana fada in aka yi shiru to nan kuma illa take, to wannan hakkinki ne kike fahimce shi. In ya zo yana bambamin fada wani da an ce ya hakuri sai ya huce, in kuma aka yi shiru ba a bashi hakuri ba sai ya ce wato ma an maida ni mahaukaci, ni da gidana an mai da nema hukaci na shigo ne magana ba wanda to ya kamata ke ki fahimci mijinki ki fahimci wannan iri ne a'a in ya fishi bai san ai magana to da yayi fishi sai a ja baya bashi a'a so yake in ya fishi a zo a ce yayi hakuri a ce ranka ya dade to sai ki ce sai ki bashi hakuri don haka sai yace wala tankirini nakraki dussi marratan sannan yace in amarya banda duka yace kaki da ke ni yana yi matar shi wasiya yace banda duka kaki dau hannu ki kwada min kamar yadda yake dukan dindifa sai yace fa innaki la tadrina kayfal mughayyab baki san da rai yake ba kaki da korai kije kin kwada wa miji mari ashe abu ya zo daidai da ajali shikenan ba ƴaƴanki ba zama lafiya a islamiya a ce nan uwanku ta kashe ubanku za ku kashe mu ne mu ma to gashi da yana wasiya yace banda duka uwar gida dan baki san da rai yake ba ajali wala tuksiri shakwa yace kake yawaita kankara ta kullun ke kenan wurin kawaye ki fadi laifina wurin ƴan uwana ki fadi laifina wurin iyayenki ki fadi laifina yace banda yawan kuka yawan koke yawan kankara fatazhabu bil quwa yace sai ki tafiyar da karfin soyayya mata kun ji wannan yawan kai karar mijinki wurin iyayen shi ko iyayenki ko kawayenki ko makamantan haka yana rage karfin soyayya sai yace waya abaki kalbi idan soyayya ta tafi sai zuciyata ta kike wal qulubu tuqallabu kin san ko zuciya tana juyawa to mata ya kamata ku san wannan dan wata wai miji ya aure ta ta ga yana son ta gani take wai ba yadda za a yi wata ran ya zo ya juye zuciya tana juyawa li anna Allah huwa muqallibul qulub Allah shike juye zukata to yayin da mace ta samu kanta irin wannan halin mai gida yana son ki to ta ka tsantsan zaki ki kare mutuncin wannan soyayya kake dauka tunda yana son ki wannan ya baki garantin duk abin da kika yi ba zai kike ba a'a ran da kika gama kure shi in ya dawo da kiyayya shikenan kuma ran nan sai a rasa mai bashi hakuri sai yace fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha domin ni na ga soyayya da cutarwa in suka hada a cikin zuciya ga son ki ne ga kuma yawan cutar da ni ki ne idza jitama lam yalbis al hubb yadhhab to shi son ba zai zauna ba sai ya tafi sai kiyayyar ta zauna kana son ta amma tana yawan cutar da kai to idan kiyayyar nan te yawa sai ta danna soyayya sai soyayyar ta gudu shikenan sai kiga wulakanci ya biyo baya sai ki fara shiga malamai ko an yi miki asiri ƙarya ne sai kika yi kanki asiri sannan sai wasiyatul ummi ibnataha inda zawaj wasiyoyin da aka samu wasu uwaye mata su ne wa ƴaƴansu lokacin da za a aurar da su khataba amr ibn hujrin maliku kinda umma iyasin bint auf ibn mulahham ibn muhallamin ash-shaybani walamma hana zifafuha ilayhi khalat biha ummuha umamatu bintul harith fa awsadha wasiyatan tabayyana fiha أساس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها فقالت وتما تادا أكا سنيا وإيات ترانا لم دا أكا دورا وإيات تاتا أولي حزا أكيتا جدا مجي سيئتا أور تقامو هنن إيات تسيتا چي هاي بنتا ياكي آتا ثورا لكي إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك دا أتي سبو دا لدبي ana barin yi wa ƴaƴa wasiya wallahi da na bari saboda kina da ladabi da dai saboda ladabi ladabinki ya kai matuƙa to da ana kyale mutum saboda yana da ladabi da sai a kyale ki ba sai an miki wasiya ba walakinnaha tazkiratul lil ghafil sai dai ita wasiya tana sauwa ce ga wanda ya manta wa ma'unatan lil aqili kuma taimako ce ga duk matar da take da hankali duk wanda take da hankali in akai mata wasiya to ta san an taimaka mata ولو ان امراه استغنت عن الزوج لغنى ابويها لغنى ابويها وشده حاجتهما اليها كنت اغنى الناس عنه دا اتي akwai matar da take wadatuwa game da namiji ya zan ba ruwanta da namiji saboda wadata iyayenta da ke kin fi karfin wani namiji ya aure ki saboda iyayenki suna da wadata walakinnan nisaa sai uwar tace sai dai su mata للرجال خلقنا ان هلكي سني سبودا مزاجي ولهن خلق الرجال كما سبودا سو اينهم متا اكا هلكي مزاجي saboda mazaje aka halicci mataye, saboda mataye aka halicci mazaje. Don haka ashe kowace ce ke yanzu sarauniyar Ingila tana da miji, gwamnan Zamfara yana da mata, kowa yake, kowa ce ce ke, kowa yi babanki sai kin yi aure. To in kikai auren nan, to manta da darajar iyayenki akan cewa ke ce ƴar wane. Yanzu ki dauka ke ce matar wane, ko da mijinki jattai ne, to yana da wannan alfaharin akan ki. Wannan shike cutar da ku a wajen aure. Babanki commissioner ne ko minister ko director ko famse ko mai sarauta ko malami, in kika zo gidan miji kika auri wani talaka sai ki rinka wulakanta shi saboda tunanin matsayin ubanki, baki san a lokacin mijin nan yafi matsayi a wurinki ba. Domin kin fi alfahari a ce matar commissioner ce da a ce yar commissioner. Saboda an ce matar commissioner ce tafiya zaki rinka kina takama. Amma mijinta jattai ne, ubanta commissioner, ba wata yanga da zaki mana. Ba haka bane, haka ne. To sai ta ce ai buntai yake yata. Innaki faratil jawwal ladhi minhu kharajti. Zaki rabu da yanayin rayuwar da kika fito. Wa khallaftil ashsha ladhi fihi darajti ila wakrin lam ta'rifihi. Zaki je ki rayuwa ta rayuwa wanda baki taba sanin irin ta ba. Wa qarinin lam ta'lifihi. Zaki je ki zauna da wani mutum wanda baki saba da shi ba. Fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika. Sai ya wayi gari mulkin da yake da shi a kanki ya zama mai kula, kuma ya zama sarki a kanki. Dan haka fakuni lahu amatan. Mata ku saurara ku ji. Uwa ce ta ce wa ƴarta, ki yi kokari ki zama baiwar mijinki. Ya kullaki abdan, zai zama miki bawa. Washikan, kuma bawan da ya zan zaki tumurmusa shi. In kina son ki bautar da mijinki, to ki fara bautar da kanki tukuna. To bari in gaya muku wata gaskiya, wallahi da haka mata ƴan boko suke kwace muku mazaje. Idan mijinki ya je auro wata ƴar boko, in ta zo gidan sai ta zama mai ladabi, ta lalatar da kanta, ta zama baiwa, ta kama ƴaƴanki ta yi musu wanka, ta san ita tana da jin cewa ta fi ki, ita tana da digiri. Ke ku ta san ko primary baki ba, amma sai gari ya waye sai ta kama ƴaƴanki ta yi musu wanka, ta share gidan, ta yi kaza ta yi kaza, ta maida kanta baiwa. So take ta kwace miki mijin, tana kwace miki mijin, sai ta dawo da ke da mijin ta maida ku bayi. To da zaki gane haka, ke sai ki maida kanki baiwa ga mijinki, sai waye gari sai zama bawanki. To duk wanda ta shigo gidan sai dai ta hada ta bi karkashin bautaki. To ku kiyaye wannan. To amma ku galibi mata, don Allah ku gafarce ni akan wannan magana da zan faɗi, mata galibi waɗanda ba su yi makaranta ba, ko kuma in ce waɗanda kansu bai waye ba, kun kasa gane cewa ba da tsiya ake kwatan haƙƙi a wurin namiji ba. Namiji uwar da ta haife shi, in ta bi shi da ƙarfi ba ta cin nasara a kan shi. Amma namiji dan lallashi ne, namiji dan goyo ne, ku kuna cewa a namiji ba dan goyo bane, ƙarya ne. Namiji dan goyo ne, uwar shi ta goya shi. Abinda nake so ku gane, namiji lallaba shi zaki har ya gama samuwa a hannunki, to duk inda kika so sai ki juya shi. Mata da yawa yau, wasu sun zo sun auri mazajen su, sun kwace musu mazajen. Me yasa? Saboda ke uwar gidan baki iya zama da miji ba, ke gani kike duk abinda kike so da tsiya za a bi. In kika ce mishi ya sayo miki atamfa, in ya ce ba zai ki siyo ba sai ki ci kwalar shi, wallahi baki da siyasa, baki iya siyasa ba. Duk haƙƙin da kika biki samu ta hanyar ƙarfi ba za ki. Yanzu ba America da take yakar Afghanistan ba, in Allah ya so bukatar ta ba za ta biya. Amma da ta so ta karya kasar, da ta bi da lumana sai ta karya kasar. Yanzu da ta bi da lumana ta karya Saudi Arabia, ta karya kasar Masar, ta karya duk wata kasar Larabawa. Yanzu abin da America take so shi za a Saudi, amma ba haka ba wallahi. Limamai uku aka kama waccan Juma'a da ta wuce a Saudi Arabia, dan sun yi hudu ba sun soki America. Me yasa? Saboda da siyasa America ta bi ta aure Saudi Arabia. Amma yanzu da ta bi ta karfin tsiya take so ta da Afghanistan fa ba zai yiwu ba. Haka muke faɗa muku a yanzu. In kika ce zaki bi mijinki da tsiya, in ya ce zai aure sai ki ce Allah ya bada sa'a. Ba ruwanki. In kina da gudunmawa wallahi ki kawo ki bayar. Amma sai ki ce tabbijan jaka ce ni ban da zuciya, kare ne ya haɗe zuciyata in ɗauki Samira ta in sayar in bashi gudunmawa? Ayya, baki iya siyasa ba, maza kamfani ne, jali ake zubawa. Maza kamfani ne, jali ake zubawa. Wannan maganar ka kumanta, in ne muku sharhin maganar da wannan uwa ta ce wa ƴarta, ki yi ƙoƙari in kina son mijinki ya zama bawanki, ki fara mai da kanki baiwashi. To ki yi ƙoƙarin haka daga yau. Ya za ki zama baiwashi, ki je ki samu kayan shi, ki wanke, ki goge, da ya faɗi magana sai ki ce to ranka ya daɗe, an gama. Nan da nan ya zama kin gama sarar da, to wallahi ran da duk kika ce ga abin da kike so shikenan. Amma abin da yake faruwa, da zaran ya auro ta ƴar boko in ta zo, sai ta maida kanta baiwa gare shi, tana nan sai ta ce a mai gida wai takaddin gidan nan naka, ai da an je an yi musu lamination ko, kaga in ruwa ya taba su sai ya lalata su, eh ta san lamination, wai a je a rufe su da leda. To ita ce ledar, tana karban takaddin gidan, kun san abin da za ta je ta yi lamination din, sai ta je ta kofi, sai ta je ta samu lawyer, sai a je a rubuta takadda, ga photocopy gidan, ai ga photocopy takaddun, ya bata wannan gida ko bayan rasuwar shi, ga kuma lauya ya sa hannu, shikenan. Ana nan sai ta san dabarar da za ta yi, ta hada shi da lauyan, a san yadda za a yi ai committee din shi, a saka shi a cikin wannan markabun. Ana mutuwa ke kina alfahari, za a raba gadon gida kaza, za a raba gadon gida kaza, sai ki ji an fito da takardu, a ce ai din na hajiya wancan. Me yasa sai da ta maida kanta baiwa, sannan sai ta samu abun hannun shi, ke kuma kina nan kina bala'i. Kina shi din banza, shi din wofi, ayya ba banza bane, na gari ne. Saboda haka ki san wannan, ki yi kokarin yadda zaki bautar da kanki ga mijinki. Abinci ne kika lura ga irin wanda yake so, ibi daga kudin aljihunki ki yi mishi, jali kika zuba. Dan akwai mijin da yake mako kamar Abu Sufyan, baban Muawiya, yana da mako, baya iya ɗiban kuɗi wadatattu ya baiwa matan shi wanda za su yi hidimar gida, amma ga kuɗin. Sai matan shi Hindu ta zo ta ce, ya manzon Allah, Abu Sufyan mutum ne mai rowa, baya bani cefanen da zai wadace ni da ƴaƴana. Sai ya ce, ki rinƙa ɗibar gwargwadon abin da zai wadace ki, dan wani mijin kuma bai da kan gado, in dan ya ɗiba ya bayar ne ba zai ɗiba ba, amma in ya aje in kika zara bai san an zara ba. Matukar ba zai gane ba zari, sai ki je ki aika kasuwa, me yake sha'awa, farfesun kayan ciki yau Asabar da Lahadi ba aiki, sai ki je a yi mishi farfesun kayan ciki, yana dawowa sallar azhar sai ji daki ya bushe da kanshi, a lafiya wallahi mai gida an farfesu ne wallahi ne ma, sai kai Allah ya saka da alheri, oh kai wannan ana ji da shi ka bai san kudin shi zai ci ba, kudin shi zai ci. Sannan kuma sai ya biya ki, yanzu nawa kika yi wannan farfesu haka mai daɗi? A ba wani abu bane, naira 500 ne kawai, 500 wallahi. In wani weekend din yazo ni karshen makon, sai kiga ya kawo 1000 irin farfesun nan da Allah ayi beta, a shirya beta, sai kiga ya ce haka ake, Allah ya saka. Shi yasa mata ai kokarin gyara akan haka, ki mai da kanki baiwar shi, zai waye gari ya zama bawanki. To sannan sai ta ce, wahfazi lahu khisalan 10 yakul laki zakhran aw zukhran. Sai uwar ta ce, ga wasu ɗabi'u guda 10 da zaki kiyaye akan mijinki, to mijinki zai zama kamar wata ajiya ce kawai, sai yadda kike so zaki da shi. Kina son ki rinka juya mijinki, to ba wurin boka zaki je ai asiri ba, ta iya yiwuwa ki je ai mishi asirin ya dawo kanki, domin wasu bokayen ba su iya ba. In aka je aka yi mishi sihirul mahabba dan ya soki, in ya zo sai ya zo yanewa duk wata mace soyayya, akwai irin wannan yakan juye, a je a yi mishi asiri dan ya sota, saboda bokan bai iya ban, ya tashi sai ya asirin, sai ya hada formula din, sai ta wargaje, sai ya zama duk inda ya ga wata mace kawai son ta yake. Kin ga kuma ke kika ja wani asirin yakan hada har ya so uwar shi da ƴar shi da kanwar shi. Kin ga duk kece da wannan bala'i. Wata ta yi wa mijinta irin wannan asirin, amma ita juyewa ye, bokan da ya je hada asirin sai bai iya ba. madadin soyayya sai kiyayya, tana zuwa gida sai mijin ya maka mata saki, sai ta dawo wurin boka, tana zuwa sai ta samu ana janaizar boka, boka ya mutu, kun ga tasa kuke nan. To ga wasu dabi'u guda goma in kina son mijinki ya zama kamar wata ajiya take sai yadda kika yi da shi. Tace fal ula was saniya al khushu'u lahu bil qana'ati wa husnu sam'i lahu wa ta'a. Ga dabi'a ta daya da ta biyu da zaki kiyaye akan mijinki. Na daya al khushu'u lahu bil qana'a, duk abin da ya kawo miki komai kankanta ki gamsu da shi. Ya saba yana baki kudin cefa ne naira 1000, yau sai ya kawo 300 ya bayar, kice Allah ya sa albarka. Yaga kina kankan da kai, kina hakuri da kadan, sannan da kyakkyawan saurara mishi da kuma yi mishi da'a. Yau da mijinki zai kawo niqabi ya ce wance eh daga yau sa niqabi, sai kice an gama, kawo ma ka gani, sai ki fara sawa tun daga nan gida. Sai ce a to a cire mana a gida kuma ai fuska ta mu ce ya kamata mu gani. Ya zama kina bin maganar shi sau da kafa. Mata ku kiyaye kamar yadda Allah yake ki bi uwarki ki bi ubanki a matsayin su na iyaye, haka Allah yake ki bi mijinki. Biyayyar nau'i nau'i ce, biyayyar da zaki wa Allah da Annabi tana nan, biyayyar da zaki wa uwa da uba suna nan, biyayyar da zaki wa miji tana nan. Saboda haka ya zan kina bin mijinki sau da kafa kuma kina saurara mishi. Wasalisa war rabi'a, dabi'a ta uku da ta hudu, fattafaqud li mawadi'i ainihi wa ansihi, kirinka taka tsantsan game da idan mijinki game da kuma hancin shi. Me take nufi da wannan magana? Sai ta ce fala taqa ainuhu minki ala qabihin wala yashumma minki illa atyabarihi, kakki sake mijinki ya taba ganin wani abu tare da ke wanda baya so. Mijinki bai san ya ga kin yi daurin zani irin na dadin nan muskutacce, nan ya dage, nan yayi zobare a ƙasa, karki taba sakewa ya ga irin wannan daurin zanin tare da ki. Mijinki bai san ya ganki kina fata majina, karki taba sakewa. Mijinki bai san ki ya ga kina wankewa yaro kashi, karki taba sakewa ya ganki. Di yadda zaki ki kauce wannan dabi'ar. Wata tana cewa to yaya za a yi kenan ko? A yaron ya je ban daki ya rinka kashin a can, daga can ki wanke mishi, sai dai ki fito hannunki rabbana ta bawushi, amma ya ganki kina dagwalgwala hannunki a cikin kashi haka a gaban shi yana kawo da kai, kai subhanallahi. An jima kuma ki zo zaki kama bakin shi zaki ki, sai ya ce kai ina zuwa da Allah, ina zuwa. Dazike ga kina dambe da kashi kuma yanzu ki zo zaki jagume shi, a dan haka kake sake idan shi ya ga abin da bai so. Sannan karki sake hancin shi ya shanshani komai tare da ke, sai abin da yake mai kanshi ne. Karki kusanto shi kina warin hammata, kina doyi kanki mutsu mutsu, yana wari wallahi wani kanta sai ku ji kamar kanwa, ba wanki ba tsafta, dususususu haka ba tsafta. To ya zama ki rinka wanke kanki kina tsaftace jikinki. Mata a kiyaye wannan. To da wannan ne sai al-Imam Ibn Hazm ya ce nau'in turare nau'i biyu ne. Akwai turaren da yake lallai ne miji ya siyo wa matar shi yana da hali. Akwai kuma turaren da ba lallai bane. Turaren duk da ba ta sanya a hammata da mara wanda zai kau da karni da wannan doyi, matukar yana da hali to ya siyo mata gurgurdan shi. To ke kuma an aka siyo miki din. La'asar nayi sai ki wanka, ki gyara jikinki. Mata ku gane ko ba ranar girkinki ba, domin ba ku da hikima, kuna zaune wurin miji ku biyu ko ku uku ko ku hudu, wai wance tunda ranar girkin ta ce ita ce za ta yi ado, dukkanku ku hudun ku yi ado mana, ya zo ya same ku kamar zai waka ku yi mai amshi, abinda ya kamata kenan. Amma a'a, wai yana da girki ɗakin wanki, wai to ita ce za ta yi ado, ita kuma waccan sai ta zauna ga ta nan kamar wata mota ekwatano, ba ado. A'a, sai ki gyara jikinki. واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت منامه وطعامه وتتي دبيعه تبيار ده تشيده ده زاكي تكيايه game da mijin shine ki rinka taka tsantsan game da lokacin baccin mijinki da kuma lokacin abincin shi. Fa inna tawafur aljui mulhibatun, domin idan yunwa ta taso na miji a gaba to kamar gobara ce, kamar wuta. Sannan wa tangisun naumi, maghdabatun, bacci idan ya damu namiji a ido yana haddasa mai da fushi. Ku kiyaye wannan, ki san lokacin da mijinki yake so ya bacci, to wannan lokacin ki saurara mai. Wannan lokacin duk wanda ya zo ki dakatar da shi. Wallahi na san matar da yake mijinta aka bugo waya daga office aka ce marmaza ya zo, akwai matsala, sai ta ce ina bacci. Aka ce akwai matsala, ta ce ina yana bacci, gaskiya ba za ta iya tashin shi ba. Da ya tashi ya je maganin matsalar shi da kanshi, domin ya kafa mata doka in yana bacci kada a tashe shi, to kawai sai ta kiyaye wannan doka. Saboda haka yanzu daga ofishin shi ake bugo waya ya zo akwai matsala, sai ta ce ba za ta tashe shi. Duk da wannan ba lallai ba ne, amma ta kiyaye dokan ne. Abinda yanzu wannan uwa take cewa ƴarta, ki lura da lokacin baccin mijinki, kar ki sake ki tashe shi, kar ki hana shi bacci, kar ki bari a tashe shi. Sannan lokacin abincin shi, kar ki bari, ke kin san lokacin abincin shi, karfe 7 na safe yake son a kawo mai abinci, to diyar da zaki karfe 7 na safe ki tabbatar abincin shi ya kammala. Karfe 11 na rana yake son abincin rana, karfe 6 na yamma yake son abincin dare. Sannan in dare yayi an yi hira wajen 12 dare, sai ga kofin ti ya nemi salati a gaba. Ya kamata duk ki kula da waɗannan abubuwa. Akwai mijin da yake zai yi hira da daddare, in dare ya cikin shi ya rarake, sai ka ga matar ta zo ta kawo kilishi da biskit, ta babballa, ta kawo ti ta aje, yana tiriri, yana mai gida gani na sauka, barka da dare, shayinki. Kin taba mijinki haka? Ba ruwanki. Sannan abincin, ki rinka lura da abincin da mijinki ke so. Mijinki ya ce miyar kuka yake so, ke kuma baki son miyar kuka. Mijinki ya ce yana son sauran tuwo, na san mijin da ya zan da sauran tuwo yake son karyawa. Idan aka waye gari ba sauran tuwon, sai matar ta tashi karfe 4 na dare sai ta dora tuwo. Idan ya dahu sai ta bar shi ya huce. In ya sassan dare sai ta bi ta yanyanka shi, sai ta kife shi a tukunya, gari na wayewa, sai ya sake ba shi wuta ta biyu dan mijin ya ci. Dan haka mace ta rinka kula, yunwa kamar wuta ce, tana sanya mai gida ya zo yana ta fada a gida. Sannan bacci yana sanya fushi, to bashi ya baccin. Wa amma sabi'a wa samina, wasiya ta 7 da ta 8 da uwa take wa ƴarta, tace fal ihtirasu bi malihi wal ira'i ala hashmihi wa iyalihi wa malakil amru fil mali husnul taqdir wa fil iyali husnul tadbir. Tace ki rinka kula da dukiyar mijinki, sannan ki rinka kula da iyalan shi. Mijinki mai yawan iyalai ne, ki rinka taka tsantsan kina kulan mai da iyalan shi, da ƴaƴanki, da waɗanda ba ƴaƴanki ba, duki dauka ɗaya ne. Bari mu baku wani labari. A nan cikin garin Zaria, wajen shekaru 25 da suka wuce, wani dattijo babban malami ne a cikin garin Zaria, dan shi yana zuwa kasuwar Sabon Gari yana sai da yadi, sai ga wata bazawara yana so. Sai uban ya ce shi bai yarda dan shi ya auri wannan bazawara ba. Aka yi juyin duniya, shi kuma dan ya ce shi sai ya aura. Uban ya kafe, dan ya kafe. Kun san gidaje irin na Zaria manya-manyan gidaje ne, sai ka zo ka fita ta wata kofar, ma wani bai san ka fita ba. Don haka sai dan ya dauki dabara, idan aka tashi kasuwar Sabon Gari sai ya ki tafiya gida, sai ya zaman shi. Sai wajen karfe 10 na dare ya lura uban ya kwanta, sai ya zo sai ya shigo gidan sai ya kwanciye shi. Asbahin fari, kafin uban ya fito masallaci, shi ya fita. Da aka kwana uku malam bai gan shi ba, bai ga dan ba. Sai fara tunanin ina wane jama'a. Aka ce ai ya jiran nan kai fushi, dan har gora uban ya dauko, yace yau in dai wane yazo sai na kashe shi. Ai ran da ka dauko goran nan, yaji labari ya gudu ya bar garin, ba san da yake ba. To sai fa kuma malam yace ah, me ya zafi? Na ce ba ni so ne, tunda yace na so yazo ya aure a bar shi. To da yaji labarin haka sai ya dawo, yace to kai kuma sai ka gudu? Yace a, to malam na ji zaka kashe ni, ai abun kunya shine. Nace barin gudu. To kai sai ka aura? Yace shi kam yana son ta. To uban yace to ka je ka aura, amma ni ka san ra'ayina, ba ni kaunan wannan mata ko ka auro ta, amma tunda kai kana so ka je ka aura. Sai yace to shikenan. sai shi ya koma ya ga wannan mata, to ga abinda mahaifina yace, don haka ki san irin yadda zaki shigo gidan nan, ki san irin zaman da zaki, tunda ya bude baki cikin jama'a cikin mata na da iyaye na, yace ba ya kaunaki, to ki san yadda zaki shigo. To da ta shigo gidan da ike mai hikima ce, idan gari ya waye sai ta samu yaran gidan duka sai ta yi musu wanka, sai ta ba su irin kwabo-kwabon makaranta na da ake bayarwa, ta je ta tattaro kayan malam gaba daya ta wanke su, ta samu dutsen guga irin charcoal din nan duk ta goge, wanda ba a taba goge kayan malam a gidan nan ba, ba wanda yake wa malam guga balle wanki. Yau malam ya samu mukami a wanke kayan shi, a goge, a kawo turare, a fesa. Ta je ta share ɗakin malam, ta feshe shi da shaltox, ta fesa turare, sannan ta samu kudin ta ta yi wa malam jarmiya, ta aje mai wanda zai rinka ci ta musamman. Ta gama juyin mulki. Sauran matan gida sai aka yi ta gulma, an je an auro kadangarin bariki, ane mana kaza, ane mana kaza, tsofaffin karuwai kaza 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 kaza. Mata kun kasa gane wannan gwadaran maza muke so, wallahi wannan irin gwadaran shine namiji yake so. Wai ke zai ki ce ni yar iska ce? A ba yar iska bace, waliyi ya ce ki, amma wallahi ki zauna yana nan zai sake ki. Wannan irin gwadaran da karkata dan kwali da yanga, ita namiji yake so. Saboda haka da tazo ta gama mallake gidan ta wannan hanyar, ran nan sai suka yi fada da shi da ita, sai malam ya sake sabo gore shi, ya biyo shi da gudu dattijo ne fa shi ma, har ya aurar da ya a lokacin, amma sai ga uban ya dauko gora ya biyo shi, wai zai make shi, yace ya rantse da Allah zai tsine mishi albarka, yace a gidan nan duk wanda yace zai taba wance wallahi zan tsine mishi albarka. Don Allah, mijinta ya sai mata wannan darajar, iyayenta, ita ta hanyar siyasa, abin da zaki kenan. Yaushe zaki zo ki ce kina son mutum amma baki son uwar shi? Yaushe zaki ce kina son mutum baki son ƴan uwan shi, baki son yayyen shi, baki son kaza? Da in mijinki ya so miki atamfofi guda biyar, zara guda biyu ki ce to ka kaiwa wancan mana, ki faɗi kanwar shi ki ce kai mata. Wannan yana daga cikin hikimar rayuwa, ku gane wannan. Ai yace a ba tana da miji ba, ita ma mijinta ya sai mata mana, kin zama SC ya sa baki da dabara. Saboda haka mata ku kiyaye wannan. Yanzu halin da ake ciki din nan a yanzu, wannan mutum da nake bada labari ya shiga wani irin halin kuncin rayuwa, duk sauran matan sun kaurace sai ita wannan ce. Yanzu kun san abin da shi malam yake cewa wannan, ba ya fadin sunanta, yar halal yake cewa. Ko kiranta zai sai ce yar halal, yar halal, ta halal, ita ce ya halakawa a gidan sauran fa. To wallahu alamu, malam shi ya sani, fatawarsa ce ta malamai. Wa amma tasi'a wal ashira, wasiyoyi na karshe ta tara da ta goma ya ce fala ta asina lahu amra, kaki sake ki taba saba wa mijinki. Wala taftishina lahu sirran, kaki sake ki taba tona asirin mijinki. Amma ke galibin mata yau fajirai ne, kun san fajiri? Fajiri shine mutumin da muna zaune da shi lafiya, a yau dan mun yi fada da shi, to a yau ne duk wani sirri na da ya sani zai fadi. Haka annabi ya fadi cikin hadisi, wa idha khasama fajara, da an yi husuma, da kuna zaune da mijinki lafiya, da an yi fada a yau, sai ki zo sai ki fara mishi tunan asiri a tsakar gida, ko kuma ki tafi wurin kawaye, ko ki tafi wurin iyayenki, ko wurin abokan shi. Wannan gashi take cewa kakki sake ki taba tona mijinki asiri. To kun ga yana daga cikin matsalar da mata suka samu kansu, yana daga abubuwan da zan zo rufa wa'azin nan na wani yau da shi, shine ki san cewa duk sanda rikici ya faru tsakaninki da mijinki, wannan rikici ba fa shine rabuwar ku ta karshe ba. Ko da rikici ya kai saki tsakaninki da mijinki, ba shine dalili akan kun rabu har abada ba. Duk mutuncin nan da kika san kina bashi, ki ci gaba da bashi don ta iya yiwa a dawo asulhunta. Amma yau daga an bata, ke ce kin je gidan kawaye kaza kin zazzage shi, kin je dandali kaza kin zage shi, kin je wuri kaza kin zage shi, dan Allah gobe ba za ki ji kunya kuma a ga kun sulhunta ba. Kama galibi ba kunya ne irin wannan, kama shi namijin ne, dan sun bata da matan shi, yau ya je nan ya fada, gobe ya je nan ya fada, jibi ya je nan ya fada, gata kuma sai ya zo abokan da ya gama zagin mata a wurin su sai zo kuma ku raka ni zan je in yo bi ku dan Allah baka ji kunya ba miji da mata wani irin sirri ne a tsakanin su mai karfi wanda yake duk duniya da namiji bai da wanda ya san irin wannan sirrin ba matar shi ba domin matar shi ce kadai zai iya tudewa a jikinta tsirara tana ganin shi haihuwar uwar shi ko uwar da ta haife shi ba zai yadda ta gan shi a haka ba kedin nan ki sani mijinki shine mutumin da duk duniya ba wanda zaki yadda ya ga irin wannan sirrin naki ki tube a gaban shi tsirara ko uwarki ba zaki tube a gabanta haka ba to yau sai aka ce irin wannan matar da ta san wannan sirrin naka irin wannan mijin da ya san irin wannan sirrin naki yau daga an bata kawai sai ki je kina ta yama dida gari kina zage shi sai kuma gobe sai ki zo ki samu abokan shi wai dan Allah a bashi hakuri a dawo da ki dan Allah ba zaki ji kunya ba to ni abin da nake son ga muku mata wa'azi shine irin waɗannan nasihohin inda karatu muka zo ayoyi za a rinka jawo mana na alqur'ani muna fassarawa amma waɗannan nasihohin kuka tsaya kuka lura da su za su taimaka wajen ku zauna lafiya gidan aure ko kun san a yau yana daga matsalar da kwanaki na fitar cewa yana daga abin da ya hana ƴan arewa ci gaba shine ba su zama lafiya da matansu domin a yau zaki je ki samu arne a kudu sai ki samu shekarar shi 50 amma sai ki ga yaje yayi register da wata jami'a yana nan yana karatu domin shi matsalar shi ya za su yi asirin su ya rufu ita matar ya za ta yi ta rufa mijinta asiri amma yau ke da mijinki zai ce to hajiya ko malama ko wace ce ranke dade kin ga eh nazo nan kongo na yi register zan shiga zan je in karanta business admin don haka rayuwar mu za ta canza za mu dan shiga cikin kunci tsawon shekara 4 zan je in yi degree ki hakuri da halin da zamu samu kanmu sai ki ce chapli jam me kake nufi to da ya fito ya ce eh gaskiya saboda Allah abubuwan da muke samu na rayuwa da yanzu ba za su samu ba a to ni gaskiya ba zan iya ba gaskiya saboda Allah ni ba yar matsiyata bace to je ki yar masu arziki sai ya sake ki yana nan shekara 4 ta yi wuya sai je sai ya ainihin gama degree shi yana fitowa ya gama business admin wani abokin shi ya ci gwamna sai ya ce shine commissioner na masana'antu wai kuma wai sai ta dawo saboda mata wani lokacin ba kunya wallahi tallahi tsautsayi ne kaddara ta riga fata sai a tafi wurin malam wane a tafi wurin malam wane wallahi Allah ya fata malam ni dai tsautsayi ni ma ni ina jin ma asiri aka yi mini wallahi asiri ne nake ji kaji la haula wala quwwata illa billah to da haka mata ku ji tsoron Allah akan wannan wannan rashin haɗin kan da matan arewa ba su baiwa mazajensu ya taimaka wajen mazajen sun samu kansu a matsalolin da yake har yanzu an kasa ci gaba wallahi yasa ku ji tsoron Allah waɗannan nasihohin da za mu samu ku gyara su da za a zauna lafiya insha Allah sai ya ce fa in sai ta ce fa innaki in khalafti amrahu domin kina saba umarnin mijinki au ghirti sadrahu ko kuma kina fusatar da kirjin shi wa in afshayti sirrahu lam ta'amani ghadrahu matukar kina tona asirin mijinki wallahi baki amintu daga ha'incin shi ba ko kuma yaudarar shi me take nufi da wannan maganar kina nan kina tona wa mijinki asiri din ya san kin gama mishi ya madida a gari wata ran kawai sai ya zo miki da takardar saki gashi da kin zaki wani abu yace a shi ya samu matar da za ta rufa mai asiri don Allah ki marmar zaki hada kayan ki yana son zai wa ɗakin fenti rana yake za a daura mishi aure kaza 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 wannan na daga cikin mughadara sai ki ce ya ci amana yayi kaza yayi kaza wallahi ba cin amana yayi ba thumma iyyaki wal farha baina yadayhi in kana muhtamman sannan sai ta ce ina jan kunnanki yata duk sanda kike ga mijinki yana cikin bakin ciki to ke ko wani abu ya sa ki dariya kake dariya indai kina gaban shi mijinki ya shigo cikin bacin rai kina cikin kallon TV kina dariya sai ki daure tunda kin ganshi da bacin rai sai ki kashe TV amma kai ya zauna yana nunkufirci ke kuma kina dariya da ya ce a ya ki ce ai ni ba TV nake kallo ba kai nake wa dariya a shi kike wa wal ka'abatu baina yadayhi in kana farihan sannan in ya shigo cikin farin ciki ke ko kina bakin ciki to ki dake ki yi kokarin sanya fuskar ki ta zama cikin farin rai a takaice waɗannan su ne kaɗan daga wasu yoyin da na karanto mana daga wannan littafin yanzu ina mai rufe wa'azina da cewa me ke kawo rikici tsakanin miji da mata. Na daga cikin abubuwan da ke kawo rikici tsakanin miji da mata waɗannan abubuwan da muka faɗi. Sabawa umarnin shi, rashin jin magana. In kika zama ke mai kunnan kashi ce, wannan yana kawo sabani tsakanin miji da mata. Sannan kazanta, rashin iya girki ko kuma rashin yi mishi girkin da ba shi yake so ba. Mata ku gane, na taɓa faɗin wannan maganar, ban san ko anan ko yaushe ne, na ce mata da za su gane cewa ba ki da abin da za ki kwana bakwai kina ba mijinki yana so kamar girki, ki san wannan, ba abin da za ki kwana bakwai kina baiwa mijinki yana farin ciki da shi irin girki. Zai iya kwana bakwai bai sadu da ke ba, amma zai iya kwana bakwai bai ci abinci ba, to girki din nan ki dauka yafi muhimmanci. Kitchen din ki rinka tsaftace shi, girkin ki rinka mishi irin wanda yake so. Abin da yake bai so kar ki sake ya taba ganin wannan abu a cikin kwanan shi. Abin da yake sha'awa na marmari lokaci zuwa lokaci ki rinka kokarin kina yi mishi. Sannan yana daga abin da ke kawo matsala tsakanin miji da mata, ki wulakanta mishi iyaye ko ƴan uwa ko wulakanta mishi dukiya, sai miji ya kawo video sai ya aje a ɗakin ki, an jima sai ya zo ya ga hannun video ya balle yana lilo, yaya ya faru, sai ki ce ai wannan ne ya karya ko wancan ce ta karya, ni ma ban san ta karya ba, ya aka be wannan yaron bai karya hannun tangaran ɗinki ba, ya karya hannun video, saboda kin kula da tangaran ɗinki ba ki kula da bidiyon shi. To idan irin wannan rikicin ya faru, hanyoyin da za a bi a sulhunta kaɗan daga cikin su dama su ne asalin wannan topic na wa'azinmu. Ko dai ke ki same shi ki bashi haƙuri. Duk sanda rikici ya faru tsakanin ke da mijinki, rikicin nan ya kai masaki, kina zaune kina idda a gidan shi ko kin gama idda kina gidanku, ko rikici bai kai ga saki ba, same shi ki bashi haƙuri. In kika zo ban haƙurin nan ba towa zaki cikin izza ba. In kika same shi yana zaune kan kujera yayi irin zaman nan na masu gida an bude kafa, to sai ki zauna a ƙasa ki zama irin zaman sallan nan haka, ce ina kwana lafiya lau lafiya lafiya. Gaskiya ni dai nazo baka haƙuri ne dan Allah kai haƙuri, don Allah kai haƙuri kamar da ni don Allah. To ke da yake baki san addini ba, jahila ce, in kika tashi sai ki ce shi din ne waye shi, wallahi shi wani ne, tunda har ya iya zama da ke a matsayin ke matar shi ke shi mijinki ne. Baki kai darajar saudatu azzam'a ba, matar annabi wadda bayan mutuwar Khadija ita je ya aura dattijuwa ce, bayan ya aure ta ba da dadewa ba sai ya auro Aisha, Aisha kuma yarinya ce budurwa. Kar ku ji ana cewa Aisha annabi ya aure ta shekara 9, ki dauka shekara 9 irin waɗannan ƴan yango muslimu, shekaru 9 su na lokacin yafi ƴan shekaru 9 yanzu, ko yanzu Balarabe ya yi shekara 9 sai jiganta zangame ne ya budurwa, saboda suna cikin lafiya kuma galibi halittar su ba irin tamu bace. Mu ko kasashen Afirka da yunwa da wahala da yaki da fargaba ya sa mun tsumbure, ai kware da gaske wahala tana sa mutum ya fara furfura. Cikin hadisin Tirmidhi annabi yace shayyabatni hudun wa akhwatuha, annabi yace tun ban isa in fara furfura ba suratu hudu ta sa ni furfura, saboda me yace? Saboda ta zo da wani umarni mai nauyi da Allah yake fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka ku tsayo akan hanya. Annabi yace tsayawa akan hanya yana da wahala, Allah yake ka tsaye akan hanya kamar yadda aka umarce ka, yace wallahi sai da furfura ta fito min tun lokacin furfura bi. Wahala tana sa furfura. Annabi ya auri Aisha a shekara 9, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai son annashuwa, mai son fara'a, yana da jikokin shi Hassan da Husaini, har wasa yake da su, aka ce sai gwalo idan shi haka dan jannan ya fito sai fita dariya, shi kuma sai ta musu. To yau sai gashi ya auro budurwa, da yana da mace da tijuwa wajen shekara ta 50 da wani abu. To kun ga shekara 50 da wani abu, sai dai a zauna ayi zikiri, sai dai salati, sai karatun Qur'ani, sai tasbihi, sai istighfari. To yau an auro budurwa, sai annabi ya share fili a tsakar gidan shi inda za a rinka zuba tsere shi da ita, nan ya dauke ta ayi wasa a zuba tsere ayi kiss ayi runguma ayi kai da Saudatu ta ga abin nan haka ne. Yanzu inda ke ce sai ki ce gwadaran banza gwadaran wofi, ita Saudatu sai ta natsu ta ga yanzu miji na ya rasu, nazo na auri bawan Allah nan, Allah ya rufa min asiri, in na sake ya sake ni ai na ya asara. Sai ta jira shi ya dawo sallar Isha, sai ta zo ta tara hanya zai shiga ɗakin Aisha tace don Allah ina roƙonka don Allah kar ka sake ni, naga ka auro yarinyan nan ta dauki hankalinka, to ka abin yayi nisa ka sake ni ka rufa min asiri, idan ranar kwana na yayi to ka rinka baiwa Aisha a cikin wata guda ka zo ɗaki na ka kwana ɗaya, sauran kwanaki 29 ka je ka ya ɗakinta. Annabi yace kin yadda? Tace na yadda. Kin yadda? Tace na yadda. Shikenan wallahi sai da Allah ya yarda da ita, ya ji ta yana saman bakwai, ya saukar da aya alqur'ani akanta, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha alayhima an yusluha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusu shuh. Allah yace in wata mace ta ji tsoron mijinta zai mata kayar baya, ko mijinta zai mata yaji, ko mijinta zai sake ta, babu laifi su sulhu. Sai Allah yace wasulhu khair, sulhu alheri ne. Al-Imam Al-Qurtubi cikin tafsirin shi yace tunda Allah ya kawo da alif da lam yace wasulhu khair, sulhu alheri ne, to duk yadda za su bi su sulhu daidai ne. Misali sai kiga ya auro sabuwar mace, sabuwar mace ba fa sai lalle budurwa ba, wallahi zai iya auro bazawarar da bata kai ki ba, amma sai kiga duk ya rufe ido a kanta, to sai ki dan daga mishi kafa, namiji ne da ya gama da ita zai dawo gurin ki. Madadin ainihin sauda ta dauki abin da zafi sai ta kyautar da kwanakinta don Allah, yar shekara 54 misali, wani sha'awa za ta yi wa namiji kuma, don haka sai ta kwantar da hankalinta. A wata in Annabi ya zo ɗakinta so ɗaya ya isa, Allah ya ce to in mace ta ji tsoron mijinta zai mata ƙayar baya sai su yi sulhu. Malamai suka ce duk hanyoyin da za a ba a yi sulhu babu laifi, sulhun nan za a yi ne ta hanyar ta siyar da kwanakinta, ya halatta. Ina ma'anar siyar da kwanaki? To ni dai Alhaji na ga ka auro budurwa, ban son kawo muku cikas, ina son ka rayu kai da matar ka rayuwa yadda mu ma muka rayu lokacin muna saurayi da budurwa. Ke kin manta, ke kin fita morewa, ke saurayi da budurwa akai, ita ko tsoho ne da budurwa, kin ci ta yaki. Amma sai ki kasa lura da wannan, shi yana saurayi ya san ki, kika san shi, ita ko yanzu za ta san wani tsoho ne duk ya lugugui ce. Saboda haka sai a zauna a yi sulhu. Ni abin da nake so Alhaji ka san nayi NCE, to ka gina min makaranta kawai in je in zama headmistress a wannan makarantar. Kai kuma kai da amaryarka ku je ku yi ta cin lokaci, a wata an ka zo ɗaki na so ɗaya ya isa. Shikenan ki je ke ce headmistress, ke ce headmaster makaranta, riyawaye kin shirya kin tafi office, dan riyaye ki zo ki ta rubuce-rubucen ki, ki sallar tarawihi, ki sallar asham, ki yi zikiri, ki yi karatun Qur'ani, ki yi salati, ki kwance ki, rana ɗaya in ya zo miki a wata shikenan. Ki yanzu kina da ƴaƴa, kina da jikoki, kina da surukai, don Allah ba abun kunya bane a ji cewa kina shekara 50 an sake ki saboda mai gidanki yayi amarya. Yanzu a cikin makon nan da muke magana, wani buga waya yake gaya mini wani dattijo ya saki matan shi guda uku saboda ya auro budurwa. To ni sai na ce wa shi abokina da ke min waya, na ce a tsaya a bincika, wani lokacin matan ne, sai ya ce abin da ya faru kenan. Mutum ne ya kai matsayin da za a ce yanzu ciyaman ne guda na wata hukuma, sai aka ce yau yana da matan shi guda uku, ya yi sha'awa ya je ya samu yarinya ta gama secondary school, yan shekara 18-19 ya auro. Madadin matan nan ku ɗauka wannan ba komai ba ne, amma a'a shi kenan sai suka haɗa kai za su yi mishi bala'i. Shi kuma miloniya, ga maƙudan kuɗi, ga gidaje, ga motoci, za su tayar mai da hankali, shi kuma yana son ya ji daɗin rayuwar shi. Sai ya ce kai ba dole, sai ya ce kawai 3x3 uku so uku. Allah haka ya musu kowace ya ce saki uku, su uku, su uku ne, shi ne 3x3 su uku ne, to kowace ya ce saki uku, ya ce kawai a bashi gidan shi. Sai kuma aka zo ana zagin shi, ai bai kyauta ba, ai bai kyauta ba, ai bai. A lokacin fa su ne suka same shi suka ce su ba su yadda ya auro musu ƴa wadda take sa'o'in ƴaƴansu ya kawo gidan nan ba. Amma wa ya hana? Aisha ta girmi, Fatima ta girmi Aisha, amma Annabi ya auro ta a lokacin Fatima tana wajen shekara 15 annabi yaje ya auro ya shekara 9 shi yasa an aka zauna ana hira wani lokacin sai kuga ana hararar juna Aisha tana ganin ni ce dai uwarki sai kuma tana ganin wannan yarinya ce uwata dama haka za a ringa gani dan haka wata rana har ana zauna ana hira da annabi da matan shi da ƴaƴa sai rashin jituwa tsakanin Fatima da Aisha sai annabi ya ce wa Aisha ke ki hankali fa ba za ki taba yata a gaba na ina ji ba a goyen bayan aka kake yi yace bazan goyi bayan ta ba yace tsakanin na da ke fa tsakanin wani mutum ne kaza kaza da matan shi sai annabi ya fara ba su labarin hadisin Ummu Zar dogon hadisi annabi ya ba su to ku fahimci wannan ya ku mata abinda mijinki yake so ya kamata ki so wannan abu yanzu da a ce zaki wa kanki kiyamul layli in kika ga mijinki na son ya aure wannan yarinyar da kuka rene ta a gidanku tana miki house girl ko house boy da sai ki sa ya aure ta wannan boy boyin taki ba aibi bane to mai gida da kaje da ka auro mana wanda bamu san halinta ba kaga wance eh gata nan ta girma dan haka aje a samu iyayenta kawai ka aure ta ta shiga daki ba wata matsala zaki samu sauki dama ta saba miki aiki yarinyar kice boy boyin kice sai aka ce ta zama kishiya sai ta ci gaba ai kawa ba yarinyar ki bace yana da wahala amma sai kun daure Allah madaukakin sarki ya san cewa mu maza mun fi ku kishi dan haka ku saurara Allah ya san mun fi ku kishi dan haka Allah bai shar'anta ayi namiji biyu mace daya ba amma Allah ya shar'anta za a iya hada mace biyu mata uku mata hudu akan namiji daya wallahi ba dan komai ba sai dan mu maza mun fi ku kishi namiji da ya hangi matar shi da wani a tsaye sai ya bata rai sai idan sherife da fada yake isa wurin sai ya isa wurin sai ya ga kaninta ne sai kuma ya ji kunya amma ita in ta zo ta same shi da wata a tsaye sai ta tsaya ta dan duba tukuna kishin maza ya fi na mata ni na amince da wannan amma matsalar da take faruwa su maza suna iya sarrafa kansu akan kishin ku kuma ba ku iya sarrafawa to ku yi kokarin ku san yadda za ku sarrafa kanku sannan gaskiyar al'amari waɗannan maganganun da muka karanta suna daga abubuwan da suke kawo rikici tsakanin miji duk namijin da yake jin sirrin shi a waje ya tabbatar da wannan sirrin ba yadda zai iya fita sai ta hanyar matar shi babu yadda za a zauna lafiya hadisi ya zo sahihi annabi yake cewa mata yace hala mata da maza ne suka taru annabi ne musu wa'azi sai yace hala cikin ku ana samun matar da mijinta zai sadu da ita taje tana fada wa kawayenta ko kuma mijin da zai sadu da matar shi je yana fada wa abokan shi sai suka shiru sai wata mata ta ce kwarai da gaske sai annabi yace kar ku kuma yau mata an suka hadu isu isu sai kaje an ce wallahi ni dai miji na kaza ne shi bai ma iya kaza ba shi wallahi wawa ne ma ka subhanallahi mijin naki kike tona asirin shi wannan fajirci ne ko kuma kai kaje kana tona asirinta ai wallahi ba kauya ce kaza 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 duk wallahi wannan ba daidai bane ko kuma kaje kana siffanta ai matarka kaza 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 shine sai uniya lallabo yazo yana neman ta to ku kiyaye waɗannan abubuwa hanya ta farko kenan daga cikin hanyoyin da ake sulhunta aure ke da kanki domin ke abin ya dama gashi mun kawo misalin saudatu saudatu din nan ce hakuri a cikin wannan hali har annabi yazo ya hada mata tara sai zama din ranar girkinta tana da kwana biyu sai annabi ya dau daya sai ba Aisha domin dama tuntuni cewa Aisha kyautar kwananta haka ta zauna ana nan har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu a yau saudatu tana daga cikin matayen da muke kiran su ummahatul mu'minin uwayen mu'minai me yasa dan ta hakura ta zauna da annabi ko zaki iya hakuri ran da rikici ya faru tsakaninki da mijinki ki bashi hakuri dazu hadisin farko da na kawo muku shine hadisin Aisha ta ba annabi hakuri ko tsakaninki da Allah kin taba ba mijinki hakuri kun ji hanya ta farko hanya ta biyu ta sulhun aure shine wannan da Allah ya kawo idan su in rikici ya faru a kira mijin a kira matar a hadu a zauna a sulhunta waɗanda za su sulhunta din nan an so su zama daga cikin dangin shi da danginta in ba a samu daga dangin shi da danginta ba a samu ko daga waɗannan irin mutane da za su iya sulhu sannan hanya ta uku in kika ga cewa mai yuwa dangin shi ko danginki ko ke da kanki ko dattawa in sun mai magana ba zai ji ba je kike hada shi da abokan shi ba hadi kuma hadi na kai karan fada ba ki je ki samu abokan shi don Allah ki ba su hakuri su je su ba mijinki hakuri ya dawo da ke ko mijinki ya hakuri ku zauna lafiya wannan rashin ban hakurin da zaki shine yanzu zaki je kina ainihin ladabi da biyayya a banza a bakin titi kina yanka wasu karti lemo ina gaya wa maza irin wannan so da dama sai a ce wai malam yana kashewa zawarawa kasuwa nace ba haka bane sai bazawara sai ta zo ta tsuguna gaban ku cikin ladabi duk ta gaishe ku daya bayan daya da ladabi da durƙusar da kai da mutunci da yanka lemo da iya style da duk abubuwa tana yanka muku lemo duk wanda taje za ta ba sai ta ƙara durƙusawa sai in ce kun ga da haka take wa mijinta ladabi da bai sako ta ban Allah su amma ƙarshen ta tayi wa mijinta galatsi ne sai ta ce duk ba ga maza nan ba wallahi yanzu maza sun kai mukamin da ko a kafa za a rataya wa wani mace bai so domin da wani zaka ji da masara ko da shinkafa da kudin haya ko da na makaranta da kudin rashin lafiya ko da kaza to da zaki gane tunda Allah ya rufa miki asiri kina da miji sai ki bi shi sau da kafa to amma da zaran kin zo kin zauna kwana biyu an manta sai ki sake ballake kayan baya to mata ku san waɗannan don haka kaɗan daga abubuwan da zan faɗi kenan na hanyoyin da za a ba a yi sulhu Allah ya zaunar da mu lafiya abinda muke roƙon Allah wadda ta samu kanta a halin rikici ita da mijinta Allah ya sulhunta su amma ga wata shawara ta ƙarshe idan abu ya ci tura tsakanin ke da mijinki ki rinka zama kina roƙon Allah ki karanta alqur'ani ki yi salati ki yi sadaka ki daga hannu Allah ya zaunar da ke da mijinki lafiya amma kun san akwai girman kai ko tsakanin kai da Allah sai ku ga mutun yana yi wa Allah girman kai wai ke kina ganin cap yanzu nan daga hannu ina ce Allah ka sa mu zauna lafiya da mijina wai sai ki ga kai abin da kunya akwai kaskanci akwai nauyi wallahi shedan ne yake zuga ki ki daga hannu ya Allah ka zaunar da ni lafiya ni da mijina Allah ka karkato da hankalin mijina zuwa gare ni wallahi kina nan sai ki ga kamar wani magani akai mai maganin kenan ita ce addu'a Allah ya shiryar da mu za mu saurara anan saboda amsa tambayoyi insha Allah ta'ala na'am to yaya tambayoyin naga da yawa ko eh an tace ne to alhamdulillah to kun ji jama'a wanda bata samu tambayar ta tashi gaba sai ku yi hakuri insha Allah muna da laccioci da muka shirya bana na Ramadan a masallacin mu a can muciya waɗannan laccioci bana za mu rinka gabatar da su ne ga yadda muka ga sun dace masalih mas'aloli za mu rinka duban da ya kamata mata su san su rinka yi
ba guda ɗaya annan da su
babu laifin Allah so to ta matan kuma
ta matan
to shikenan to Allah ya kai mu lafiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na'am a da azumi ne
da zai ba riga an sa
ba sa rana ba tukunna insha Allah na'am malam
gaskiya ba zai yi in ce na maimaita duk assalamu alaikum na ce ba zai yi in maimaita duk abubuwan da malam ya ce ba saboda abubuwa guda biyu abu na farko saboda gaskiya kwakwalwa ta kwanya ta ba za ta iya riƙe ba ta ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na fara cewa ba zai yi in maimaita duk abubuwan da malam ya faɗi ba saboda yanayin kwakwalwar ta ba sai dai zan iya cewa akwai muhimman abubuwa guda biyu da ya faɗi a game da wannan darasi na dabarun yin sulhu a rayuwar aure na farko ya nuna mana cewa abinda ke ƙara danƙon aure tsakanin ma'aura shine ita matar ta zama mai ƙoƙarin aikata abinda miji ya nemi ta aikata matuƙar wannan abin bai saba ma shari'a ba duk ma'anar shi duk wani abu da zai ce ta aikata shi in dai wannan abu bai saba shari'a ba to yai abu ne muhimmi ta aikata shi na farko kenan na biyu aurace ma duk abinda zuta lura mijin baya son sa koda bai wannan ba bangaren cewa ta aikata kaza bane amma ta gane cewa baya son irin waɗannan ɗabi'u nata ko wasu abubuwa da irin na rayuwa to wajibi ne ta nisance shi matukar tana aikata irin waɗannan abubuwa insha Allahu za ta yi zaman kirki tare da mijin nata ya faɗi wasu abubuwa muhimmai lokacin da yake yin bayani nuna cewa ta daina yin wasu abubuwa sa'annan kuma ta akwai wasu abubuwa da aka ce ta riƙa yi ana buƙatar sa'annan kuma ta kiyaye magana irin na mita da zargi ta san yadda ya kamata ta yi a nan wurin yawan ƙorafi yawan mita ta kiyaye da yawan zargi in miji ya fahimci cewa a ko menene shi zargin kina zargin sa ne to ba yadda za a yi shi kuma a zuciyarsa ya amince da ke sa'annan kuma yawan fushi shi ma wannan a ta kiyaye to abinda ake kuma so a ce ta lura da shi sun hada da kokarin yin ado wanda ya shafi kaman sa tozali yin kunshi yin hakuri da makamantansu suna da yawa wanda malin ya yi bayani a wannan shine abinda zan abin nan na tuna a 1992 wannan takardar shekara tara da suka wuce akwai wani littafi da na so in dan rubuta a wancan lokacin a game da yin sulhu sai na yi kwashaniya mai ake cewa na zuba wasu tambayoyi waɗanda na raba wa mata da maza wanda sai wasu bayanai da kake yi ne lokacin na fita ina, a lokacin ne na tuna cewa ai na taɓa yin wani abu ma ashe irin wannan kwashaniya din to a inda tambayoyi ne daban-daban misali akan kishi wa irin illan abinda ke kawo kishi tsakanin maza da mata akwai maganan fushi tsakanin maza da mata akwai har lokacin da miji din ya fi yin fushi kai ya kamata in karanta wannan ko wato bari in karanta ma wasu abu da wani abu da na rubuta bisa wasu tambayoyi da na yi wa maza ta hanyar basu wata takarda da sura don su cika game da lokacin da namiji ya fi yin fushi da matarsa sakamakon abin ya nuna cewa lokacin da miji ya fi yin fushi da matarsa sun hada da na daya wato yadda suka nuna wasu matan suna cewa idan ba ta zuwa makaranta da wuri rashin sallah da wuri rashin yin fira da shi ko tare da wasu matan nasa rashin tsafta rashin kwanciya mai kyau rashin abinci mai akan lokaci idan ta kyarda mu yi karatu yin nawa ga aiki irin waɗannan abubuwa guda takwas ne nan aka abin nan duk malin ya faɗe su so ina jin ba sai na tsaya na karanta su ba so akwai irin waɗannan abubuwa da yawa din saboda haka ba sai na I don't need to go through them to haka ne ko to sai to zai kyau to amma wannan kuma sai da zai dan ainihin wannan script ne kawai na hada littafin ban san inda littafin ya bace ba okay so wannan shine saboda haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce mata sun lura da su Allah shi taimaka to Allah ga mutum ana akwai tambayoyi masu yawa wasu na taƙaita su
dan tambayoyin gaskiya suna da yawa, na takaita su cikin tambaya daya ko tambaya biyu. Zan ina jin sai zan karanta ne ko zaka goyon suro kai da ke rubutun nawa. To in iyayen mace, na fara da shi dan takardar na fara dauka kenan, in iyayen mace yan shi'a ne, yaya za ta yi? Za ta bijire musu ne?
Ai ba bijire musu za ta yi ba, sai ku ta kokarin yi musu nasiha da jan hankalin su, Allah ya dawo da su kan hanya. Bijirewa ga mutumin da ake ganin ya kauce hanya ai ba ita ce za ta kai gyara gare shi ba. Me zai zan gyara ga mutumin da ya bijire? Shine hanyar lazimtar nasiha tare da shi, don haka sai zama ba a tafi tare da shi akan barnar shi ba, kuma ba a ainihin yi watsi da shi akan yaje ci gaba da bata ba. Nasiha zaki ci gaba da yi musu, da kuma hada su da malaman da ake ganin za su saurare su har zuwa lokacin da Allah zai dawo da su kan hanya. Allah ya kiyaye.
Luqman al-Hakim annabi ne ko wali?
Sahihiyar maganar da malamai suke akai ita ce Luqman al-Hakim annabi ne. Wannan maganar ita ce maganar da Mala Abubakar Mahmud Gumishi kanshi ya tabbatar a cikin littafin shi tafsirin Raddul Adhani ila Ma'ani al-Qur'an. Annabi Luqman annabi ne daga cikin annabawan nan kasashen Afrika, mutumin kasar Ethiopia, kasar Habasha. Wasu suka ce ba yadda za a iya zama annabi saboda bakin fata ne, saboda a kasar Afrika yake. Malam ya ce duk wannan magana ba ta da asali. Don haka a takaice dai ingantacciyar magana ita ce Luqman annabi. Na'am.
In mace ta yi tafiya, menene ka'idar komawa ɗakinta? Ma'ana an kwa'yan wasu 'yan kwanaki a ɗakinta, kila kwana ɗaya in kwana biyu ne, sai ta yi tafiya. To idan ta dawo?
A iyakar sani na shari'ar musulunci ta bar wannan abu tsakanin mata da miji da ɗaya kishiyar data. Misali, yaya wannan mai gidan suka zauna shi da matan shi suka tsara akan in ta yi tafiya? Ana zaune da Aisha da Hafsa, sai Hafsa ta yi tafiya. A lokacin da Hafsa ta dawo, sai ta samu mai gida ya shiga ɗakin wanci, sai suka tsara wa kansu cewa in dai har ta riga ta samu ya riga ya shiga ɗakin wanci dare ya yi, to shikenan sai dai ta haƙura. Tsarin su ya yi akan haka. A'a, sai suka tsara duk sanda ta dawo daga tafiya, ko yana ɗakin waccan ya dawo ɗakinta, shikenan. Wannan yarjejeniya ce da za su tsaya siya tsakaninsu. Haka shi ma mijin in yayi tafiya, ya dawo daga tafiya, ya suka tsara wa kansu, yadda suka tsara wa kansu din nan matakar babu cuta ga wance, babu cuta ga wance, shikenan shari'a ta amince. Wannan mai sauki ne insha Allah. Na'am.
Yaya ake lura da jinin haihuwa, ma'ana wajen daukewar sa?
Jinin haihuwa da jinin haila duk tsarin su daya ai. Ya kike lura da daukewar jinin haila? Kina lura ta hanyar daukewar shi, ko kuma kiga ya canza daga baki-baki ya koma jazir, ko ya koma fari kamar ruwan ciwo, ko ya koma kamar ruwan kurji, ko makamantan haka? Yadda wannan siffar ta faru tana nuna jinin haila ya dauke, to haka take nuna jinin haihuwa ya dauke. Na'am.
Tare da wannan, game da mace tana sallah sai ruwa ya zubo mata, matsalar wannan tufa din da ruwan ya taba, me ya hukuncin sa?
Eh, to wannan ruwan da ya fito wani iri ne? Matukar an san cewa ba jinin haila bane. Abin da ya ci gaba da zubowa din nan a jikinta bayan jinin haila ko jinin haihuwa, na farko dai ba shi da hukuncin najasa. Ba hukuncin shi hukuncin najasa ba, don haka dan ya tabi jikinta ko ya tabi tufafinta za ta ci gaba da sallah. Huta idan da sallah ta yi so, sai ta je ta wanke saboda tsafta.
Wannan ya shafi dai maganar abin din. Maganar in mace za ta yi wankan haila wajen kwance kitso dole ne?
To gaskiya wannan mu a iya abin da muka sani shine dole ne, saboda nassoshin hadisai da suka zo guda biyu. Nassin hadisi na farko ya zo cikin Sahihul Bukhari. Ku karanta Sahihul Bukhari Kitabul Haidi. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa Aisha, in jinin hailarki ya dauke, ki tsefe kanki sannan ki wanka. Wannan umarni kenan. Sannan sai hadisi sahihi cikin Sahihul Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi mishi tambaya akan cewa matar da take da jinin ainihin, wato matar da janaba ta kama ta,
idan tazo za ta wanka za ta tsefa kanta sai annabi ya ce a'a wato janaba ba a tsefa kai to wannan ita ce riwaya sahihiya amma an samu wata riwaya munkara da take karo da wannan wai an yi wa annabi tambaya matar da janaba da haila ta kama ta za ta tsefa kanta sai annabi ya ce a'a to wannan lafazin hadisin sai wasu suka yi riko da shi sai suka ce to ai gashi karara annabi ya ce da janaba da haila ba sai an tsefa kai ba lafazin da ya kara da haila anan bai inganta ba ku karanta littafin Sublis Salam sharhi na Bulughul Maram mujalladin farko da littafin Tamamul Minna da littafin Nasbur Raya na Al Hafiz Az-Zailai babu shakka bai tabbata ba Allah ya kiyaye
eh menene hukuncin gorin musulunta ko shiriya wato ma'ana mace ce da ba musulma bace ta musulunta haka aure ta ko kuma a da batacciya ce haka
sai ta shiru to Shehu Usmanu ya ce duk wanda ya goranta wani akan musulunta to ya zama kafiri ga misali mijinki sai ga wata yarinya krista sai ya auro sai ta musulunta rannan sai aka yi rashin fahimta sai kika goranta mata gafara nan Allah da ya sa ni ba musulunta ne ba ke ku musulunta kika yi kafiran banza kawai kaza za ta ke kin zama kafira Shehu ya faɗi wannan magana a Nurul Albab ko kuma da ƴar iska ce irin yadda karuwai ke ta tuba yanzu saboda ana maganar shari'a sai ta tuba sai mijin ke zai sai ya auro ta saboda kin san ta da ga ta a layin jahannama ne layin jahimu ne layin wacece kin san ta a karuwa sai yau ta tuba mijin ke ya auro ta sai kika zo kika ne mata gori akan ita tubabbiyar ƴar iska ce wallahi wannan duk ba daidai bane wanda ya tuba har Allah yana saurara mai ke dan me ba za ki saurara ba
menene ka'idar zuwa taruka na ya mace da ta unguwa musamman garin hada wata tambayar nan wacce suke cewa irin zuwa bikin nan da ake yi da dan waƙi-waƙin nan da suke yi me hukuncin sa
to barna ce fa ta shigo cikin zuwa gidan biki mata shi yasa aka hana ku amma a zamanin annabi ai annabi ya bar mata suna zuwa ga misali ya zo a cikin hadisin Bukhari Aisha annabi ya ganta za su tafi kai wata yarinya da aka daura mata aure annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ce to Allah ya sa kun tattalu waka da za a yi a gidan biki kin san mutanen Madina mutane ne masu son waka da musulunci ne zo ya tantse mai su da wasu abubuwa Aisha ta ce ai ni ban iya waka ba sai annabi ya ce ke da Allah waka gidan biki ai ba wani wahala abu ne mai sauki ko dan atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula dhahabul ahmar ma halna bi wadikum ya koya mata wakar da ya kamata haka dai irin yadda kuke dan waka yau mun cika gida da like kaza dan abu waɗannan aka ce babu laifi in ya kai ga mata za su buga dindifa to amma me yasa daga baya Shehu Usman ya zo cikin littafin Nurul Wasiqatul Ikhwan ya ce a hana mata zuwa gidan biki da gidan suna sai dan sun canza wannan da suka yi shi yasa malamai suka ce a hana su to ka'idar zuwa gidan biki da gidan suna daban da ka'idar zuwa gidan ƴan uwa ko gidan iyaye lallai ne in miji ya gamsu da dalilin da mace ta bashi to ya batta ta je ta ziyarci iyayenta amma a cikin takaddun nan da ka gabatar mallam naga kai maganar yawan shige da ficcen mace yana sanya kiyayya a tsakanin ainihin miji da mata ma'ana yawan cewa kekenan kullun zaki anguwa gobe zaki anguwa jibi an yi mutuwa kaza gata an yi suna haihuwa kaza wance ta aurar da yatta jibi gobara gidan suwa ne gata wance kafarta ta kare aba jama'a kekenan a tafiye kamar mota haya babu dadi haka saboda haka in ya tabbata da dalili tabbatacce babu laifi to ashe kin ga ke ma sai ki rinka taka tsantsan sai abin da yake da muhimmanci sannan zaki fita ku duba wasiyar da annabi yawa ya shi Fatima yace ya ke Fatima menene ya kamata ya mace ne sai ta ce Allah tarar rijal wala yaraha ar-rijal kadhalik mace abin da yafi mutunci gare ta katta sake maza su ganta kar kuma ta rinka ganin maza amma yau me yake faruwa yau mata so suke su kankara ado su fita su je wurin da za a ainihin gansu a ga ita ta iya daura zani ta sai su kwata ta sai kaza ta sai kaza ta sai kaza sannan mata in suka samu halin kansu a inda yake an hana maza su kalle su su kuma sai su je su ta kallon mazan mutane shine annabi yace to Fatima me ya kamace ya mace tace kar ta rinka kallon mazan mutane kada kuma maza su rinka ganin ta kar ta sake ta rinka fita da maza za su gani nasin qur'ani ay ayi ishara akan haka wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun ace wa mata mu'minai su rinka rinsa idanuwan su su daina kallon mazajen mutane sannan kuma su rinka tsare al'aurarsu wannan shine alheri gare su haka Allah yace a ce wa maza mu'minai su rinka rinsa idanuwan su su rinka rinsa al'aurarsu to abin cewa shine yanzu ke ki zauna a gida ki karatun qur'ani ki sana'a ki abin da zai amfane ki shi yafi miki ya zama fita sai da laruran makaranta shi yafi miki koko kullun kina kan hanya akwai matar da kullun fa sai ta fita kullun sai ta fita yadda ka san yar kasuwa haba ku rinka kare mutuncin ku wannan irin iskanci da matan kudu suke son su saka muku a cikin tunani cewa wai mata ayi kokari su fita a daina bari ana nan nade suna nan nade kawunan su a jike menene kamar angula yake wannan wallahi alazim wulakanci ne gare ku idan da yau kun ga wahalar da matan kudu suke sha wallahi hasada suke muku akan kuna zauna a gida kuna jin dadi kesa ni da zan bada shawara in ma zaki fita yi fitar da zata amfane ki kije ki register da WTC ne kije ki secondary kije ki register ne da FCE ne kije ki abin nan ko poli kije ki makaranta ki kare mutuncin ki yadda zaki zo abin da suke alfahari boko ne baki bakin yi arabiya ce kin santa kuma kina da miji kina zaune zaman mutunci kuma darussan da zaku je ku rinka koyan abin da zai amfane ku yanzu duk tarin matan da ke wurin nan kun je kun koyi buga computer wallahi ba raguwa muka ba karuwa muka amma yanzu aka duk tarin matan nan ba wanda ta iya buga computer kun ga matsala ce wannan ma'ana ba wai ina cewa ne yanzu ki je ki shiga makaranta ki je ki karanta abin da bai da amfani ba yanzu dan kin je kin karanto aikin sakatare me zai amfane ki aikin sakatare ki je wani dan iska ya saka ki keke sakatare shi daga ke sai shi office amma je kiki koyo menene zai amfane ki yau a ce kin iya buga computer yanzu malam ya gama rubuta littafin nan sai a aika miki gida a ce ki buga mana wani ya gama kaza sai a buga wani yayi kaza buga wani yayi kaza kaza wani kaza 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 sai ki ta amfanar al'umma ta wannan hanya kina dakin miji ko kuma a cikin gidanki kin je kin iya saka sai a samu wani daki sai ya zama shagon teloli ko saka a gidan ki rinka koya wa ƴaƴanki da ƴan matan anguwa duk waɗannan abubuwan ya kamata ku je ku koya a cigaba to irin abubuwan da za ku nemi ku fita kenan amma sabanin wannan yau zaki je gidan biki yau zaki je wance ta haihu yau zaki je an sace yar wance abin yayi yawa da Allah Allah ya kiyaye
na dai tsalle kida zan so in hada akan maganar haihuwa da haila to wani tayi tambaya akan menene addu'ar naquda to sannan kuma tare da irin wannan akwai magana na huduba na jariri
na a to huduba jariri me ake magana
maganan kiran sallah ne kusa da
kai to a takaice addu'ar naquda ba wata addu'a bace mai tsanani annabi ne cikin hadisin bukhari ya karantar da cewa mace in tana naquda ta rinka fadin allah allah rabbi la ushriku bihi shay'a allah allah rabbi la ushriku bihi shay'a ya Allah kai ne ubangiji na ba ni hada ka da komai sannan sai addu'o'in bakin ciki da damuwa waɗanda al-Imam an-Nawawi ya kawo cewa babu laifi a hada ai shine addu'ar da Allah yake cewa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu laifi ki hada da wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin hadisin bukhari annabi yace duk mutumin da ya shiga bakin ciki ko damuwa ya rinka wannan addu'a Allah zai fishe shi yasa babu laifi sannan kuma akwai shan za'afaran ku rinka samun za'afaran za'afaran anan ba turaren za'afaran ba dan wata taje ta yi irin wannan shirman taje a kasar nace za'afaran taje za ta jika turaren za'afaran za ta sha nace da ta mutu ba turaren za'afaran ba ciyawar za'afaran gata nan a kasuwar sabon garin kika aika naira 50 ce ciyawar zaki ganta yar ciyawa ce jaja jaja in aka siye ta sai a jikawa mai nakuda 10 wannan ta naira 50 din ba wai daga siye ba duka zaki diba ki gumbuda ba a'a dan kadan za a danko sai a zuba a ruwa a kwanan sha in ya dan jika minti 10 minti 5 haka sai a tace mata sai ta rinka sha tana nakudan nan yanzu za ta sulubo da dan in Allah ya so insha Allah dangane da haihuwa kuma dan da aka haife shi abinda hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim shine za a tauna dabino a sa mai abaka ai mishi addu'o'i na alheri da makamantan su amma magana kiran sallah da iqama a kashin gaskiya hadisan basu tabbata ba ni kaina da ina bada fatawa akan hadisin kiran sallah a kunnan dama amma na gane cewa hadisin bai tabbata ba saboda isnadin Tirmidhi din shine isnadin Amalul Yawm wal Laila na Ibn Sunni isnadi ne dha'ifi don haka da kiran sallar da iqama abin da yake daidai shine hadisan dai basu inganta ba don haka sai ai abin da ya inganta shine tauna dabino da sawa yaro a bakin shi shine yazo a cikin hadisin Anas cikin Sahih Muslim wannan shine abin da yake daidai za a iya sawa yaro suna ran da aka haife shi za a iya bari sai ranar 7 duk daidai ne sannan in namiji ne aka haife shi a sa mai Abdullahi ko Abdurrahman Allah ya fi son wannan suna babu laifi a sa sunan annabawa ko a sa Muhammad ko Ahmad ko Idris ko Ilyas ko makamantansu ba laifi a sa wa yaro ko da sunan mala'ika ko a sa mai Maliku ko Jibril ko Israfil ko makamantansu sannan ku saurara mata ku ne aka samu tangarda mata su ne ake sa musu wasu sunaye waɗanda ba su da asali sai ga an dauki yarinya an sa mata suna Samira ko Ikilima ko Barakisiya ba jama'a duk waɗannan sunayen fa abe ban kyama ne fa gaskiya saboda Allah waɗannan sunayen abe ban kyama ne eh a Shamsiya babu laifi domin an samu wata sahabiya tana da suna amma Shamsiya ma'anar shi asali Laima umbrella amma an samu wata sahabiya da wannan suna to me yiwa ta zama Laima ga iyayenta ko eh to shine Safiya suna ne mai kyau gashi nan sunan mata Annabi Sakina babu laifi ko Safina babu laifi amma ku rinka duban suna Fatima ku dauki suna Fatima rinka sawa ƴaƴanku Fatima Aisha Hafsa Sauda duk waɗannan sunayen ga wata tazo ku saurara jama'a wata sahabiya tazo Annabi yace ya sunanta sai tace Barra Barra mai bin Allah Annabi yace a bal anti Jamila sunanki Jamila sai ka sawa yarka ko ki sawa yake suna duk waɗannan sunna ta tabbatar babu laifi akan haka Bilkisu suna ne mai kyau Hajara suna ne mai kyau sunan ba zai kare ba duka mai kyau ne amma wanda bakin a cire shi
to assalamu alaikum wannan tambayar zan goya ta da wata magana ne akan sana'ar mace to ka dan yi magana ya halatta mace ta yi sana'a daya kenan to ga maganar ta tuka mota biyu kenan sannan to wannan dai shine
gaskiya ku saurara da kyau ku ji maganar sana'ar mace ai ba daidai bane ke ma ki zauna a gida ba ki dan yin wani abu ki dan samu wani abu da zaki dan rinka yi aikin hannu ne dinkin keke ne ko saka ko saye da sayarwa sai ki rinka yi babu laifi haka har ma anan malamai suka ce mai gida bai isa ya hana matar shi irin wannan sana'a ba sai in ya ga cewa akwai wata illa idan akwai wata illa to sai ya hana ta in kuwa babu illa sai ya batta Allahumma sai in ya ga da illa ya hana ta to sai ta hana ku kiyaye wannan magana tana cikin fiqh sunna mujallal nabi bayan wannan kamar da nace wannan magana tana nan cikin fiqh sunna mujallal nabi bayan wannan magana dangane da tukin motar mace tukin motar mace malamai sun yi sabani a karkashin sabanin da aka yi akan shin fuskar mace al'aura ce malaman da suka tafi akan cewa fuskar mace al'aura ce ma'ana haramun ne mace ta bayyana fuskar ta don haka kai tsaye suka ce haramun ne mace ta tuka mota malaman da suka ce fuskar mace ba al'aura bace su kuma sai suka kasu kashi biyu wasu suka ce duk da fuskar mace ba al'aura bace bai halatta ta tuka mota ba saboda tukin mota aikin maza ne kuma aiki ne da ke bukata aiki ne na masu karfi da makamantansu wasu kuma suka ce a ya halatta ta tuka inda larura wato inda bukata to ni ina kan wannan idan akwai buƙatar da za ta sa mace ta tuka mota sai ta tuka mota sai a koya mata mota ta tuka don buƙata ba wai dan ta iya mota shikenan da mijinta ya aje mota ta dauka ta tafiya ya wace ya wacen kawaye ba a'a a ce yau mijinta ya tafi aiki ko yayi tafiya sai ta dau mota mijinta kai yara makaranta ta je ta dauko su ko kuma wata buƙata ta kama sai ta ainihin tuka motar ta kai mijinta asibiti ko makamancin haka wannan babu laifi akan haka insha Allah na'am
in mace ta sami juna biyu kafin ta tare ba ta ba a yi salatul zawjain ba to idan ta tare sai an yi
eh mana a ce misali wance budurwa ce ko bazawara an daura aure kafin ta tare mijin yakan dan je ziyarce ta ko ba haka ake magana ba to ya je garin ziyara kuma shikenan sai ta samu ciki to ai ba laifi matan shi ce ba abun kunya bane haka ma ake so ko ina aje a faɗa mana ba komai ina fata an gane to yanzu randa ta tare za su yi wannan salatu zai jo ne randa ta tare sai kama kanta ya mata wannan addu'ar kuma sai a yi insha Allah amma ni da zan bada shawara da randa ya je zai same ta a gidansu din nan ai sai je sai mata wannan addu'ar kuma sai su yi sallah anan amma ba a barin da ta tare gidan shi sai ai babu laifi insha Allah ko ta samu ciki ko ta haihu ne ma a gidansu
in yan uwan miji ko na mata suka zo ba tare da ya sani ba ma'ana ba tare da mijin ya sani ba to za a bar su su shiga za a bar su shiga gidan ba tare da an sanar da shi ba
to asali abin da shari'ar musulunci ta ce kar mace ta sake ta shigar da wani gidan wanda shi miji ba yi so shi mijinki in ya dawo ya samu waɗannan ƴan uwanki ko ƴan uwanshi ko ƙawayenki a gidan zai ɓata rai to ki san yadda zaki cikin lumana da siyasa ki lallaba su su koma ina fatan kin gane amma sai ya kasance in ya dawo ya samu ƴan uwanki ko ya samu ƴan uwanshi ko ƙawayenki ran shi ba zai ɓaci ba babu komai sai ki rabu da su insha Allah
to malam menene hukuncin shan maganin shan magunguna wanda mata ke yi misali daga ciki gida ko mota
wai ko gida ko mota ko mabudin tiraka ko kuma ki sha dukan tsiya haka muke karasawa mu gaskiya wannan maganin ku saurara ku ji jama'a ku saurara ku ji wannan magani da mata suke sha ba daidai bane ba dan komai ba domin ya amsa siffofin da aka siffanta ti wala da shi wata tana sawa a farjinta wata kuma sha take to ina son ku san maganin yana da side effect abinda suke kira side effect a harkar magunguna na likitanci shine zai biya miki bukata kuma wata rana zai miki lahani yanzu misali maganin tari ai yana da side effect in ka sha in Allah ya so zaka warke amma sai sa ka bacci ko jiri maganin nan da mata suke sha yana da illoli illolin da yake babu shakka tun daga na bature da ake dauka ana sawa a farji har zuwa wannan sayoyi na gargajiya da ake sha duk yana da illa amma yanzu ke da kike budurwa kina da danyen jini ba za ki ga illar ba sai ran da kika tsufa kamar yadda kuke cewa an mace ta haihu ba a yi mata ruwa wanka da tafasasshen ruwan nan ba in ta tsufa akwai abin da ke samun ta ko haka wannan maganin sai mace ta tsufa tukuna ganin irin waɗannan illolin da makamantansu gaskiya maganin nan ba daidai bane mata su ci gaba da sha wai abin da mata suke so su suna son su yi ainihin wato dabarar da miji zai so ta ne shawarwarin da muka bayar din nan ki je ki nemi kasar din karatun sarumul batar din mu na 48 wanda aka sa wa suna da sihirul halali wanda irin abu ya kamata ki yi wa mijinki ki sihirce shi wanda ya halatta ado da tsafta da biyayya amma kawai kin ji mijinki zai yi kishiya kin shiga gidan boka kin shiga kaza ki ce bari ki rinka shan magani dan ya fi jin dadin ki fiye da wance idan ita ma ta gano wannan maganin ta je tana shafa shi yasa ba daidai bane ku sha wannan magani Allah ya kiyaye na'am
menene hukuncin shafa mai mai canza jiki ko gashi din nan
to ai wannan ba wani bata lokaci duk man da zai canza miki gashi ko ya canza miki jiki kina baka stick ki zama parasol ko ki zama chocolate color ko ki zama black beauty ko wace ce la ya juzu laki
bai halatta miki ba kuma ai kafarki na nunawa kuma tabo na nuna dan tabo shi baya runuwa idan in kina da tabo sai kiga shi tabon bai zama baki ba daga nan sai saurayin ya gane ashe baka ce yaudarar shi kika yi bai halatta ba ku karanta littafin al-halal wal-haram fil islam don haka ba daidai bane amma dan mai da zaki shafa kanki ya taushi ko ya kanshi babu laifi wannan matakar bai canza shi ba
to wai wace hoda ce ake cewa ba ta da kyau
ita ce hoda da ke canza kalar jikin mace hoda iri biyu ce akwai hoda da zaki sa jikinki ya kanshi amma akwai hoda da zaki sa kina baka cystic sex ta mai da kike zama chocolate color sai ki zama black beauty bai halatta ba wannan irin hoda bata halatta ba ku karanta koda nan kurkusa blogul mara da littafin tuhfatul arus na malam mahmudu istanbuli
za a iya yin onuti dan neman miji na gari
tafi rigiji gabs wai za a iya yin alkunuti dan neman miji na gari me amsa a'a shi alkunuti ana yin shi ne ga matsalar da ta shafi al'umma gaba daya ba matsalar mutum daya ba idan aka ce duk matsalar mutum daya za ya kunuti yau nawa ya gari ban da kotar wai sai in fara kunuti a sallar azhar ke yanzu da baki samu miji ba kike fatan ki samu miji na gari ba kunuti zaki ba kunuti ai bala'i ne ya fado ake fatan Allah ya dauke ko kuma wani abu ake nema na al'umma gaba daya sai ayi alkunuti amma ga abin da ya zama bukatar ki ce ke kanki addu'a zaki rinkai kamar in kin idar da sallolin dare ko ki zauna ki karanta alqur'ani Allah ya bada miji na gari to amma ki sani ke fa ba zaki nemi miji na gari ba bayan ke ba ta gari bace ke gagarariya kuma kina neman miji na gari ba zai yiwu ba negative da positive ba za su taba haduwa ba this is parking dan haka ke ki zama na gari sannan ki roki Allah ya baki miji na gari wannan shine abu mai sauki insha Allah na'am
so menene matsayin hadisin dake magana akan a ƙara aure in akwai talauci
aya takeici wannan hadisi bai inganta ba al-Imam al-Kar'i al-Maqdisi a cikin littafin shi mai suna al-Fawaid al-Majmu'a al-Fawaid al-Mawdu'a fil ahadith al-Mawdu'a na Maqdisi ba na Shaukani ba yayi bayani akan cewa wannan hadisi bai inganta ba haka nan ibnu kasirin a cikin tafsirin sunnat suratul nur ya nuna wannan hadisi bai tabbata ba to a yanzu an ce in talauci ya maka yawa ka ƙara aure da me zaka ƙara aure talaucin zaka kai musu su baka yar ka zo ka ce gani ni talaka ne ku ƙara mini babu kan gado ma ga wannan gaskiya eh
to malam menene matsayin ina ganin tana yin daga cikin abubuwan da za ta yi da ko ta burge mijinta ne menene matsayin sa wando ga miji
in yana so zaki samu hazan zaroki wai tana so ta burge mijinta to wai yanzu in ta sa wando a ai wando din nan yanzu yana fusga hankalin maza ku ba ku sani bane muna hira da samarin cikin jami'a abinda suke cewa kenan yan matan cikin jami'a sun sa wandon gwanjo yayi tsada saboda kai saurayi zaka je matis ne kai talaka ne matsiyaci zaka je da dan 200 ka ka samu wando su kuma suka je wannan wandan da za a siyan maka 200 su sai a siyan musu 700 saboda wandan suke sawa yanzu in kika shiga cikin university nan cikin konga campus ko main campus din ABU ko ina kika shiga sai kiga yan mata mafi yawanci yanzu masu wando sun fi yawa saboda sun gane wandan yafi ba maza sha'awa fiye da mini skirt saboda haka ke ma tunda wando ai bai zuwa wando ba ke ma sai ki aika yan gwanjo a siyo miki wando da bell da t-shirt a cikin gidanki ne matukar daga ke sai miji ne amma inda wasu ne bai halatta ba da yan haya a gida ko da wasu maka wannan bai halatta ba a ko kuma a gidan da yake da yan hayan ne sai ki sa wandan ki sa shadin ki sai ki sa hijabi kina shiga daki wurin miji sai ki tafar da hijabi ba shikenan bai ganki da zanzaran wando ai bai bi wando ba babu ne mene in gida ba kowa za ki iya wanki da wandanki kanki ne ba za ki buɗe gashin kanki ba amma za ki sa wandanki kina yawa a tsakar gida tun daga ke sai mijinki in abu ya yi abu a tsarke da tsere ki tsere mishi ko ya tsere miki ya mana babu laifi duka kar ku kuntata wa kanku abin da yake faruwa ku saurara ku ji gaskiyar al'amari zan gaya muku a ƙasar nan muna shan wahala ƙwarai da gaske. Abin da ke kai mu ga shan wahala shine mun dauko abin da ba zuhudu ba, mun ce shine zuhudu. Gudun duniya shine ka kyamaci duk abin da yake haramun kuma kai taka tsantsan ka kaucewa shubha, amma duk abin da yake halal ne gare ka ya halatta. Yanzu ku duba malaman ƙasar nan sai suka nuna wa mutane jin daɗi ba addini bane, sanya riga mai tsada ba addini bane, hawa mota mai tsada ba addini bane, auren kyakkyawan mace ba addini bane. Sai suka kuntata wa mutane, ana nan ran da malamin ya samu kuɗi zai sai riga mai tsada, sai ku ga ya fara munafunci, sai fare a boye. Ran da ya samu kuɗi zai auro falleliyar mace, sai ku ga ya fare a boye. Kai ka saka kanka a bala'i. Allah bai ce ba kyau ba, abinda Allah ya ce ba kyau shine abin da yake haramun. Amma Allah cewa ya kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wattayyibati minar rizqi, wane ne ya haramta kyawawan abubuwa na ci da na hawa da na sha da Allah ya halatta? Allah ya ce kul hiya lillazina amanu fil hayati dunya, na mu'minai ne a rayuwar duniya, ma'ana kafirai ma za su iya samu kenan, amma dai Allah ya yi da sunan mu'minai ne. Khalisatan yawmal qiyama, amma ranar kiyama sai mu'minai kadai. Shi yasa wallahi ba laifi bane, kina da kuɗi yanzu ki sa a kankara miki wani gida mai kyau, ki samu mota ki damfare riya, in kika tashi ki samu miji sima mai kyau ki aura, haka kai ma ka samu gidanka kyakkyawa, ka samu mace kyakkyawa, ka samu gidanka mai kyau. Amma waɗannan abubuwan da Allah ya haramta su ne abubuwan da aka hana, dan haka ku san wannan. To in kika san wannan abin da kyau, a mijinki ne kai kuma matarka ce, to don Allah kai da ya halatta ka ganta tsirara, don ka ganta da wando sai me? Ko bai halatta ka ganta tsirara ba? Ya halatta ka ganta tsirara, sai ka je kanti supermarket ko super store sai ka siyo sababbin wando, ka ce ke wannan zani da Allah ki aje shi, mu ba mutanen da bane, ki aje shi kawai, ki zanzare mana kawai. Sai ta cake kawai, ka nuna mata yadda ake yin zanzaran ma. To in an yi zanzaro kin ga irin tafiyar da ake a tsakar gida, ka nuna mata tafiyar ta tsama. Shikenan in aka tashi fita kuma sai a bi ka'idojin shari'a, in wani zai shigo gida sai a ce ta kauce, shikenan. Amma kana zaune da matarka sai ku zauna sai ku tsufa, tun kafin ku tsufa sai dai ku rinka kallon juna kuna Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Ba jama'a, ba jama'a, ku takura kan
to alhamdulillah sokari da zairon to assalamu alaikum. Alhamdulillah, anan za mu tsaya insha Allah. Muna fata mahalicin kowa da komai ya yi mana jagoranci a dukkan rayuwarmu, kuma ya ƙara shirye da mu hanya madaidaiciya. Akwai
wannan matsala, akwai sabani akai, amma ni zan gaya muku matsayina game da ita. Shine matsala itikafi. Wata baiwar Allah ta ce tun ba da take so amsa mata tambayar nan ba amsa ba. Menene itikafi? Kalmar itikafi a Larabci shine lazimta. Gashi nan nassin Qur'ani cikin suratul anbiya, annabi Ibrahim ya ce wa dangin shi, ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun, wadanne irin gumaka ne kuka nace musu kuka lazimce su? To amma itikafi a cikin addinin musulunci ana nufin lazimtar masallaci a wani lokaci na musamman da manufa ta ibada ta musamman zuwa wani lokaci na musamman. Malamai sun yi sabani sakamakon waccan aya da ta zo a cikin Alkur'ani da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kar ku sake ku sadu da matayenku a halin kuna itikafi a cikin masallaci. Da wannan ayar Bukhari yace tunda Allah ya ce fil masajidi, ya kawo da alifun da lamu, ya nuna duk masallaci za a iya itikafi. Masallacin Juma'a da masallacin anguwa da masallacin Ka'aba da masallacin Madina da masallacin Qudus kowane iri yace saboda Allah ya ce al alifun da lamun al masajid wasu malamai kamar su afa'u su kuma suka ce a'a masallaci daga na makka sai na madina kawai masallatai biyu ya halatta itikafi wasu malamai kamar su aisha cikin sahabbai suce a masallacin juma'a kadai ake iya itikafi da dama daga malaman fiqh sun dauki wannan fatawar wannan fatawar ni kaina na samu kaina a halin ina bada irin ta dan me domin ita ce fatawar da ta zo daga sahabiya aisha na fifita ta akan fatawar sahabi ibnu abbas wanda ibnu abbas shi kuma yana cewa za a iya itikafi a duk wani masallaci ginanne amma babba ko na juma'a ko ba na juma'a ba wannan fatawar ta zo a cikin littafin ainihin wato abin nan sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam sifa azumin annabi wanda ali hasan da salimu suka rubuta daga baya sai malaman suka ce daga baya sai muka samu hadisi sahihi ingantacce don haka sai muka karkata ga kanshi sai suka share waccan fatawar ta cewa za a iya itikafi a masallacin juma'a ko a masallaci daban sai suka ce tunda annabi ya ce wala atikafa illa fi salasa masajid ko illa fil masajid salasa sai a masallatai uku masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ke Madina da masallacin Baitul Maqdis sai suka ce to sun takaito akan wannan fatawa ina ga muku gaskiyar al'amari wannan ita ce fatawa ta ba dan koyi ba saboda waccan aya umuma ce da ta zo take isharar tunda ba karara ne tace ya halatta itikafi a dukkan masallaci ba ayar da ta yi nuni akan za a itikafi a masallaci masallacin wanne iri sai nassin hadisi yazo yace wala atikafa to a ka'idar usulul fiqh idan la ta taso suna mara alif da lam wannan ka'ida ce ta larabci kuma ta shiga cikin usulul fiqh to umumi ce gata nan la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah in ka kara wani akan Allah ka rushe la ilaha illallah ta farko haka la atikafa babu itikafi illa fil masajidis salatu sai cikin masallatai uku wannan hadisi al-imam al-bayhaqi ya ruwaito shi al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf haka nan al-imam at-tahawi hadisi ne sahihi ku duba littafin silsilah sahiha mujallad na shida a cikin ismi na biya a takaice ai itikafi kamar yadda annabi ya ce ba ai sai a waɗannan masallatai guda uku wasu malamai sai suka ce suna ganin wannan hadisi gaskiya ne amma ana nufin babu cikakken itikafi wato itikafi a waɗannan masallatai guda uku ya fi lada amma inda za ka yi a wani masallacin ya yi ni ba ni ba da fatawa da wannan saboda nassin hadisi yana cewa la atikafa babu itikafi illa fil masajidi salasa nafi ne ya zo tare da isbati abinda ya isbatin nan ka kara ka rushe magana tunda ya ce babu itikafi sai a masallatai guda uku duk ɗaya ne da ya ce babu abun bautawa sai Allah kana ƙara wani to ibada ta rushe kana ƙara wani wuri na itikafi babu shakka ne ina ganin itikafin ka bai ba wannan ita ce fatawa ta amma matsala ce mai sauki in mutum ya so ya ɗauka zai iya ɗauka amma ni dai madogara ta shine wannan hadisin annabi ingantacce sallallahu alaihi wasallam jama'a ku ji wannan na'am wa alaikum salam to asalin abin da yake faruwa zama a dokin kofa da ake hanawa ba wai canfi ba ne a dokin kofa yana daga wuraren da aljanu ke zama su kuma aljanu fitinannu ne za su je su zauna inda suka san za a taka su don su ce an taka su shi yasa kuka ga dattawa sai su ce kada a zauna a dokin kofa ba wai canfi ba ne saboda in ka je ka zauna a dokin kofar sai aljanu su samu hujja a kanka ai an taka mu ne ai an zauna a kanmu ai an yi kaza an yi kaza Allah ya kiyaye kamar shan ruwa a buta ne shari'a ta hana a sha ruwa a buta wallahu alam shari'a ta hana a sha ruwa a buta ba a san dalili ba sai wani mutum ya kiji sai ya je daga baki zai sha haka sai maciji ya fito sai ya sare shi daga ciki to ta iya yiwuwa za ka sha ne wani abu ya fada ciki baka san ko me baka je ka sha abin da bai dace ba Allah ya taimake mu to gaskiya saboda Allah ni daga ƙarshe nasihar da zan yi muku ya ku mata ita ce abubuwan nan da muke faɗi ya kamata ku taimake mu don Allah ku ji abubuwan nan kuma ku yi aiki da su yadda in muka je muka tara maza kuma muka faɗe musu su ma mu roƙe su su ji su yi aiki da su wallahi sai ku ga rayuwar ta yi sauki amma wallahi mutumin Najeriya yana shan wahalar zama da mace. Amilatun nasiba, mazajen Najeriya kenan, amilatun nasiba, ya gama shan wahala kuma bai wasa ba ta sulana ran hamiya. Allah ya kiyaye gaskiya, saboda Allah da abubuwan nan da aka faɗa mata za su je su, amma bari ku ji kun san abin da yake da matsala. Rashin tara mata a ne musu irin wannan fadakarwar yana sa mata su je su kangare. Yau a ce duk wata za a tara mata ana wayar da kansu, a kira wannan malami, a kira wannan yi nasiha, ana dan jajjan hankalin su, sai ku ga abubuwan suna gyaruwa. Domin matsalar ita ce in aka samu mata suka gyaru, al'umma ta gyaru, in mata suka baci komai ya baci. Shi yasa ku dubi duk wani kamfani da ake son a batar da mutane, in aka tashi talla sai a sa wata kyakkyawan mace. Tunda ake tallan sabulun Joy, kun taba ganin an yi da kato? Kato ya je wahala yana zufa yazo yana wanka da Joy, ba taba sawa ba, sai a kawo wata zugegiyar mace sai a sa ta tana fari tana kyalkyali tai wanka da Joy gata nan. Duk waɗannan abubuwan ya kamata mata da za ku taimaka ku saka abubuwan nan a aikace. Sannan ba kawai ba, kun ji ai mun ji ga wasu matan sahabbai su ne wa ƴaƴansu wasiya ko? Ran da za a aurar da yake ki rinka mata haka, ko kina da kanwa ki zaunar da ita kina nuna mata. Amma wai ku abin da kuke gani, in an sake ni ba ga maza nan da yawa ba, ga maza nan da yawa kan baki ƙarya ba, amma ki je za ki rena kanki. Yanzu ku je ku bincika, bincikenmu ya nuna cewa babu garin da ya kai birnin Kano yawan zawarawa da ƴan mata. Mun bincika akwai bazawarar da yau shekara ta 17 ba ta samu miji ba. Kun ga har ta haifi ya ke nan da tana gidan mijin, ƴar ta girma ta isa a aurar da ita, ta gama secondary. Ita ma ta haihu ƙwayar ba, ƙwarai da gaske. Shekara 17 bazawara, to dan Allah kai ko shekara 17 bazawara, in dai ba malama ba ce ta haddace Qur'ani da hadisi, ta je ta yi pharmacy, ta iya kaza, ta iya kaza, me zaka je ka auro ta? Ta tashi aiki. Saboda haka mata ku rufa kanku asiri. Wannan rayuwar da Allah ya saka ku akai ba kaskanci bane. Amma ku abin da kuke gani namiji bai isa ba, namiji bai isa ba, yanzu kuka je kotun Sabon Gari da kotunan nan na cikin wada da kotunan nan na Zaria, matan Hausawa musulmi za ku gani kawai. Dan Allah ku kadai ne mata a gidan aure, har nan nan galibi suna da maza, amma ku je ku ga yadda suke wahala. Akwai matar da mijinta arne ne yana aiki, aka kore shi daga aikin, dan karamin yaron ta na kuka, sai ta dau naira 10 ta baya aje a siyo mai abinci. Uban ya shawo kana kawai sai ga dan shi babba da naira 10, ina za ka yi? Ce mama ce ta aike shi ya siyo wa wannan abinci, yana kuka. Sai ce kawo nan, sai karba kawai sai je siyo ta, bai zo zauna kofar gida yana sha. Sai ta zo za ta fada kawai sai mata haka, yadda kuka san malamin makaranta kawai sai sa ya tsansha a baki sai shiru kawai. Yace zaki min iskanci ne dan kin ga bana aiki yanzu, zaki tona min asiri dan bana aiki. Wallahi sai ta koma ta fashe da kuka, sai ta sake samu wata naira 10 ta baya. Wallahi in kece ran nan auren ya mutu, ko busa kaho akai ba zai tashi ba. Ba shi yasa ku rinka hakurar da kanku, was isbiru wasabiru, haka Allah yace ku yi hakuri, ku rinka jurewa. Sai kin jure, zaman gidan aure yana da wahala, amma ki daure. In kin daure, da a ce mata kun san irin ladan da kuke samu, wallahi da baki sha'awa ki zauna gidan ubanki ba. Daga ɗakin mijinki zuwa kicin da kike safa da Marwa, kine wa girkin ki miji, manzon Allah yace ana baki ladan wadda take safa da Marwa. Daga ɗakin, daga inda kike girki kicin zuwa ɗaki kina kai da komowa, duk tafiyar da kika yi kika dawo kamar kin je kin yi safa da Marwa ne. Hadisi sahihi. Amma abin takeici mata ba su san irin waɗannan abubuwan ba. Abin da yake damunsu kawai shi ne ƙyalƙyal banza da jita-jita da zargi da abubuwan da ke koda mijinki cutakki yake, ki fawwalawa abin ga Allah mana. Duk mutumin da yake cutakkan ka sa mai ido fa, ko da ya dawo ya shiri ko kuma Allah ya maka maganin shi. Amma duk sanda kika ce za ki rama wa kanki, sai Allah ya zara hannun shi, sai baki, sai ki je kina shan wahala. Allah ya kiyaye, saboda yadda lokaci ya taho za mu saurara a nan. Kamar yadda na ce, yanzu gashi an kai 11 ga Sha'aban, a saurara, an kai har 11 ga Sha'aban. Muna fatar in Allah ya so, kamar yadda malam ya ce, gashi ma nan mewa za a sake gayyatar mu wata lacca din cikin azumi. A can masallacinmu a Muciya Aljami'us Salafi za mu rinka sanya ranaku kamar yadda muka saba. mai yuwa za mu tafsiri din kamar yadda muka saba, amma muna da wasu abubuwa da muka ware muke so za mu yi wa mata wa'azozi akai. Waɗannan abubuwan za mu rinka yin su kullun ran da duk za a yi su a tsawon awanni biyu ne in Allah so. Za a fara daga ƙarfe 10 zuwa 12. Duk lokaci duk sa'an da lokacin yayi za a zo a sanar da ku insha Allah. Amma don Allah ya zama addini da gaske kuke, kar ku zan ku dauki addinin ƴan siyasa. Kun san mutum in ya fito zai tsaya takara yanzu da bi addini, yanzu sai ku ganshi a masallaci har ya zama ladan saboda zakewa. An jima sai ya fito kansila ko ciyaman ko kaza dan yaudara, bayan kwana biyu kun daina ganin shi a masallaci. Don Allah ya zama addinin da kuke don Allah kuke. Yanzu kaddara yadda kike kula da addini, yau sai mijinki ya rabu da ke, shikenan sai ki watsar da addini. Mun samu irin waɗannan da yawa, tana zaune da miji tunda mai addini ne tana kula da addini, wai ran da mijin ya sake ta wata ma wai sai ta sawo gyale, sai nace banza bazara, sai nace da ma tsirara kika tafi da kin bu ba mu sha'awa. A tunda abin iskanci ne, da tana sa hijab, yau wai tunda mijinta ahlus sunna sun rabu wai sai mu ganta da gyale sannu malam, sai nace a kiwa kanki sannu, da ma tsirara kika fito da yafi miki gyala, ai ma gyala sutura ne shi ma, ki fito tsirana mana, ba mu kika yi wa ba, ba mijinki kika yi wa ba, ashe ya nuna duk hijabin da kike sawa da na munafunci ne, ba dan Allah kike ba. Koda haka mata ku san wannan, Allah ya mana taimako, za mu saurara nan namu.
A ƙarshe na sa wannan saboda akwai waɗanda suka rubuto maganar addu'o'i tsakanin waɗanda suke son su yi suna da shin Allah ya me yake cewa ya zaunar da su lafiya, da kuma waɗanda suke buƙata Allah ya kawo sadaki ya sauki ku, da kuma waɗanda za su yi su ma'a musu da yi Allah ya sa su yi lafiya.
Gaskiya kullum aka zo aka yi wa mata wa'azi da zawarawa da 'yan mata, sai su ce a yi ta addu'a Allah ya kawo miji, Allah ya kawo nagari. Zan gaya muku gaskiya, ba fa maza ba ne babu, akwai maza kuma ba aure ne ba su so ba, suna so, amma wallahi ba za su iya fitintunin zamani ba ne. Gaskiyar al'amari kenan, kuma in ban gaya muku haka ba na yaudare ku, domin idan fankarki ta kone ba zama za ki kina addu'a ba, ki kai a naɗa miki tukuna sannan ki addu'a Allah ya sa ka ta sake konewa. Kuna cewa Allah ya kawo maza, Allah wannan addu'a ce amin, kuma duk Allah zai iya yi. Amma yau da a ce misali za a samo miki miji gashi ya zo zai aure ki, expenses din are too high, bukatun suna da yawa, za a ce za a buga kati, sai a ce kai wata ran na shiga kasuwa fa sai naga wata yarinya da wata doguwar takarda, wai duk abin da za a yi ne nan ta lissafa 50,000, nace to ke fa ke a wannan mahalli kike daga cikin li'irabin auren, wai tace babba kawa, babban kawa, amma kina da lissafin naira 50,000, za a yi kaza, za a yi kaza, za a dau video, za a haba jama'a, da za ku rinka aure irin na sahabbai ga samari nan burjik, muna da su, muna da su burjik, ni kai na zan ta kawo muku, wallahi muna da samari burjik suna nan suna son auren, an gama makaranta, an yi digirin, an yi digirgir, an gama ba kokobo ba aiki, amma dai ya daure yana aikin da zai iya samun abinci, amma haka zo sai a ce kai da Allah sata ne fa, sata ne wai yanzu ya fara, ko kuma ce bai da aiki fa, yana da dan abin da zai a ci abinci. Matsalar ita ce ba shi da gida, ba shi da mota, wai ke kina son ready made ne wanda ya riga ya haɗu ya har haɗe. Ku ji tsoron Allah, ƴan mata in dai da gaske kuke, to ku dauki ga irin waccan budurwar da muka ba ku labari, ta zo ta ce tana son Annabi, da Annabi ya nuna bai da bukata, da wani saurayin ya miƙe yana da bukata, bai da kudin sadaki, an daura mishi aure da ita da ayoyin Alkur'ani. Wallahi a yau idan za a baiwa samarin mu ƴan mata, saboda sun iya Kur'ani, dukkan su za su samu mata, kuma dukkan ƴan matan za su shiga, sai mun je muna cigiya. To amma matsalar da za a zo sai a sa sadaki, to shikenan, to tunda dai an ga almajiri ne, to a kawo 20,000, ina yake da 20,000, shin yana da 20,000 ba, wallahi sai mu ba shawara, akwai inda zai je ya samu ta 5,000. 15,000 ya je ya jali. Amma ga kuma wata matsala, iyayen sai su ce to malam in kun ce kaza kaza, ai matsalar 50,000 din da muka ce a kawo sadaki, a ciki za a yi gado, a ciki za a yi kaza, ai ya kawo halar da kanka, shari'ar musulunci bata aza maka wannan ba. A nan cikin littafin fiqh sunna mujallal na biyu, as-sayyid sabiq mai fiqh sunna yana cewa kayan daki da ake wa 'yan mata haƙƙi ne akan shi miji, ba haƙƙi ne akan ita mata ba, ba haƙƙi ne akan ubanta ba. Wannan sadaki da aka kawo 10,000 ko 30,000 ko 5,000 nata ne na kanta. Ku danka mata abinci, in soye za ta cinye da ragada da ta cinye abincin nata ne. Abinda ake so shine kai da zaka yi aure, ku saurara, kai da zaka yi aure, kai zaka tattali gida, ka tattali daki, ledar daki, gado da waɗannan abubuwan. To amma al'ada ce take wahalar da iyayenmu da suke da ƴaƴa mata, wanda wannan al'adar hatta haifar da a yau mutum bai sha'awar ƴar shi mace ta girma. Dan za ku ga mutum an yi mai haihuwa, ya tafi roƙon abin da za a yanka a wurin alhaji ko kansila ko yallaɓai ko ciyaman, yau kuma sai ya dawo yana roƙon kuma wai in zai aurar da ƴar shi zai sai mata gado, zai sai mata kaza. Ba dole bane a kanka, zai wa ƴar shi gara a halin shi bai ce fa ne, ba dole bane. Shari'ar musulunci bata aza maka ba cewa ba dole ba, kuma baya nuna in kai kai laifi, amma in baka da hali ba lallai bane. Sai ka kira mutum kai kana son yata, eh to sadaki 2,000 zan daura maka aure, an jima an yi sallar la'asar, an daura aure, to khalas shikenan, ka zo ka dauki matar ka bayan sallar isha. Shi ya san da zai kai ta, galibin samarin nan suna da gadan bono, suna da shimfida, suna da kati. Eh to gashi kin fara dariya, wato ke ba za ki bada yake anda za kai ta gadan bono ba, kun ji matsala ku kenan.
Eh wato assalamu alaikum. Wato wani abu ne da malam ya faɗi yanzu, sai da tuna wani abu da ya faru da abokina. An yi auren mu muka kai shi, ya yi dan abin da an daura aure soja ne. To wato ikon Allah, ina ba ma maganin gado ba, an kai yarinyar ina abin nan na tamfal, mene irin na sojoji din nan, tamfal din nan shine shimfiɗa a ɗakin, ba komai a ɗakin, ba wai maganin wai a kai mashi kaza da kaza har mu da matashi din babbar gassa shine ninki yasa shine matashin kai. Amma a yau na riga shi aure a lokacin, amma a yau yana da mota, yana da gida kato, wanda a iya sa, in ana sa mata 1,000 a iya sawa a ciki, kun gani? Kuma Allah ya azurta shi da ƴaƴa ga sunan lafiyayyu, me ya kawo wannan? Eh to da ba da ita ma tabbata yi hakuri ba za ta samu wannan, to abinda ku kuka rasa kenan, amma ba dukanku ba.
To ina ganin waɗannan su ne ni nasihohin da zan yi, bayan nan kuma muna yin addu'a din wadda ba ta da miji, budurwa ko bazaura, Allah ya kawo mata miji na gari. Wadda take da miji, Allah ya zaunar da su lafiya. Waɗanda suke roƙon cewa suna da ƴaƴa kangararru, a taya su da addu'a, Allah ya shirye da ƴaƴansu, Allah ya shirye muku da ƴaƴanku tare da namu. Waɗanda suka samu kansu a halin mazajen su kangararru ne, Allah ya dawo da hankalin mazajen ku gare ku. Mazajen da suka samu kansu a halin mata ne.